أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيو أشرين جشدا جوتا صفر هجرة ما أيجي عليه الصلاة والسلام شكرة دبتايا دداريه داربعين دتايا أيو رانر الحميد gabada zama da dauran da muke gabatarwa a wannan masallaci dake Asima ta yene Kuriya ta Jar halqa ta bi zamu tashi ne a muqaddimatu min al-usul kamar yadda muka bayyana a farkon wannan litafi litafin yana dauke da bayani aqidu na ash'ariyya aqidun ash'ariyya da kuma bayanin mazhaba ta malikiyya da kuma tariqa ta junayd na sufanci. Wannan yana dauke da bayani na usulul fiqh wanda zai taimaka gaya wajen fahimtar abubuwan da za su zo a cikin wannan littafi. Shi ne yake muqaddimatun min al-usuli mu'ayyanatun fi furu'iha 'ala al-usuli. Wannan wata muqaddima ce aka dauko daga usulul fiqh. Muqaddimar za ta taimaka cikin furu'inta wajen isa muradi da maqsudin abinda ake so a karanta a nan gaba kaɗan. A cikin wannan muqaddima ya yi bayanin al-hukumu shar'i da kasuwansa zuwa kashi biyu, al-hukumu taklifi da kuma al-hukumu wada'i, wanda a baya mun karanta hukunci yana kasuwa zuwa kashi uku ne. Akwai al-hukumul aqli, akwai al-hukumul adi, akwai kuma al-hukumul shar'i. Al-hukumul shar'i shi kuma yana kasuwa zuwa al-hukumu shar'i yana kasuwa zuwa kashi biyu ne, al-hukumul taklifi da kuma al-hukumul wada'i. To shi ne a cikin wannan muqaddima zai yi bayanin kowanne daga ciki. Sannan mun yi bayani a jiya cewa mun yi bayani cewa dukkan mas'alolin da zamu karanta a cikin wannan littafi insha Allah zamu yi kokari mu ga cewa kowace mas'ala mun kawo da dalilinta, wanda su kuma dalilai kashi hudu ne. Dalili na farko shi ne Qur'ani, dalili na biyu shi ne hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama, dalili na uku shi ne qiyasi, dalili na hudu shi ne ijma'i. dalili na hudu shine ijma'i. Wadannan abubuwa guda hudu a koyon shi aka samu matsala, aka kafa mata dalili da ɗayan wayannan abubuwa guda hudu, to wannan matsala to ya zama yana da fitta, yana da dalili. Ba kamar yadda sautari yake shahara cewa alkitabu wa sunna ba, cewa duk abin da aka rasa a Qur'ani, duk da ma ba abin da ake rasawa a Qur'ani, ko duk abin da aka rasa bayanin sa a sunna ta ma'aiki, duk da ba abin da ma'aiki bai yi bayani a kansa ba, to sai a ce wannan abu bid'a ce, ko wannan mas'ala ba dalili a kai. To bayan alkitabu wa sunna, to akwai kiyasi, wanda kiyasi hujja, hujja ne dalili ne. Bayan kiyasi kuma akwai ijma'i, wanda ijma'i shi ma hujja ne. To a wannan zama insha Allah duk wata matsala zamu na kawo mata da hujja da dalili cikin waɗannan dalilai guda hudu. Shine yake الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي في إذا المكلف اقتنع يكي حكم في تكين شريعة خطاب ربنا شيني مغانا نأبين جزم أدن أبين جزم يفقى وباينسا المقتضي في إذا المكلف مغانا وانده يكي بكاتر aikin wani wanda yake mukallafi, wanda mun yi bayanin ma'anar mukallafi a baya, da kuma alamomin taklifi duk mun yi bayani a darasinmu da halka ta farko ta jiya. Abinda yasa yace al-muqtadi fi al-mukallafi, ba dukkan maganar ubangijinmu ne zai zamanto hukunci na shari'a ba. Ma'ana ba kowace aya cikin ayoyin Qur'ani za ta kasance hukunci na shari'a ba, sai in a wannan aya an yi istinbatin wani hukunci na shari'a wanda ya shafi wajabci ko haramci da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da za mu zo mu yi bayani a kai. Shi yasa yake al-muqtadi fi ilal mukallafi, domin ya ware maka cikin maganan ubangijinmu din abinda zai zamanto al-hukmu shar'i. Shi yasa yake maka iftuna, ka maida hankali akan wannan. Fi'il amri ne daga fatuna yaftunu, na mayar da hankali. Alif din nan tana wakiltan nunu tawkidi ne khafifa, wanda aka mayar da ita alif saboda waqafi. Asalinsa uftunan, uftunan da nunu tawkid, kamar yadda zaka ce izhaban, ko ka ce unsuran, ko iftahan. To nunu tawkidin aka mayar da ita zuwa alif a bisa ka'ida ta waqafi da nunu tawkid khafifa. Bi talabin أو إذن لو ذي وضع لسبب أو شرط لو ذي منع يتي في حكم شريعا أدن كله أبو ديوني ولن أبو بواب دابيو أيك مكلف زي زمن كودا نيما كو إذني نيما كلا ديني a nema ya aikata, a nema ya bari. Shi yasa ake cewa talabul fi'li wa talabul tarki. Sannan kuma shi talabul fi'li kala biyu ne, akwai jazimi akwai ghairu jazim, kamar yadda zai zo yayi bayani. Jazimi shi ne wajibi, ghairu jazimin kuma shi ne wanda ba wajibi ba ne, wanda ake kira ko mustahabi, ko sunna, ko mandubi, ko raghiba, ko tasawwi. Sannan kuma talabu tarki din shi ma kala biyu ne, akwai jazimi wanda ake ce mishi haramun, akwai ghairu jazim wanda ake ce mishi makruhi. Sannan idini din kuma abu guda ne, wannan abu kwaki ne abinda ake ce mishi ibaha abinda an yarda in kaga dama ka aikata kenan a dunkule cikin kalmomin nan guda biyu talab da izin ya gaya mana abubuwa guda biyar wanda zai zo yayi tafsirin su to wannan abubuwa guda biyar da ya faɗe su a dunkule cikin kalmomin nan guda biyu to ya hada su da wasu abubuwa guda uku shine yace audi wada'i wada'i din yana daukan abubuwa guda biyar ne cikin su sai ya faɗi abubuwa guda uku kamar yadda muka bayyana al-hukumu shar'i akwai al-hukumu taklifi akwai al-hukumu wada'i al-hukumu taklifi din su ne abubuwa guda biyar din da muka bayyana kuma zai zo yi mana bayani cikin lafiya al-hukumu wada'i su ne abubuwa guda biyar cikin su ya faɗi waɗannan abubuwa guda uku shine sababi da shar'i da man'i yadda yake li sababin aw sharti law bi man'i sababi da shar'i da man'i da kuma hani abinda yake nufi da wannan shine akwai kowanne hukuncin shari'a yana da sababi menene sababi misali in kace sallah sababinsa shiga lokaci ko shar'insa shiga lokaci haka misali idan kace hajji sharadinsa samun dama da iko haka nan aka ce man'i misali idan kace haila tana hana sallah to saboda haka wayannan abubuwa guda uku suna da alaka da wadancan abubuwa guda biyar da muka faɗe su a dunkule karkashin talab da kuma izin kuma zai zo yayi bayani cikin lafiya su biyar din sannan abinda bai kawo ba anan bai kawo siha ba bai kawo fasaha ba idan sababi da sharadi da man'i da siha da fasaha suka haɗu su biyar to su biyar din nan su ne ake kiran su al-hukmul wada'i kamar yadda haramun da makruhi da wajibi da mandubi da ibaha ake ce musu al-hukmu taklifi kenan al-hukmu taklifi guda biyar al-hukmul wada'i shi ma guda biyar ne to dalilin al-hukmul wada'i wanda muka yi bayani a kansa a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa idza tumantu fa aqimus salah inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta cikin wannan aya akwai hukumul wada'i guda biyu na farko ya ce fa idza tumantu domin ya nuna cewa sallah din al-hukumu taklifi cewa sai an nutsu za a fara yin ta kuma al-hukumul wada'i haka nan sallah al-hukumu taklifi cewa a lokaci za a yi ta wannan kuma al-hukumul wada'i kaga cikin wannan aya an samu al-hukumul wada'i da sababi ko sharadi za ka iya cewa nutsuwa sababin sallah ko lokaci sababin sallah ko ka ce nutsuwa sharadin sallah ko lokaci sharadin sallah sannan dalilin sharadi kuma shi ne hadisi shahararre wanda muka karanta a jiya hadisi Abdullahi bin Umar wanda ya rawaito a wajen mahaifinsa Umar bin Khattab wanda a ciki yake cewa fa akbirni al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa kuma wa anni rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tafujja al-baita sai yace in istata'ta ilayhi sabila in tinnan al-hukmul wada'i saboda ya bawa haji din shar'i shine sharadin samun dama da samun ikon yin sa sannan kuma dalili na man'u a hukumul wada'i shi da inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa'a fil mahid cewa a lokacin da mata suke da jinin haila to ba a kusancin su kenan jinin hailan yana hana kusantan mata hani din al-hukumul wada'i sannan kuma cikin abin da bai fada ba siha al-hukumul wada'i ne fasad al-hukumul wada'i ne duka sun hadu a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wani mutum yazo a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi sallah hadisin da ya shahara da suna hadisul musii salatuhu da yayi sallah sai manzo ya ce mishi kun fa salli fa innaka lam tusalli kun fa salli fa innaka lam tusalli ka tashi kai sallah ba kai sallah ba a wannan manzo yana nuna akwai ibada sahihiya akwai ibada fasida to sahihi da fasid din in ka hada su da sababi da shar'i da man'usun zama su biyar to su ne ake kiran su al-hukumul wada'i kaga kowanne dalilin sa ya fito imma a aya wa imma a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama to shine yace aqsamu hukumi shar'i khamsatun tura fardun wa nadbun wa karahatun haram thumma ibahatu dake a baya ya dunkula mana hukuncin shari'a da kalmomi guda uku bi talabin aw idhnin aw bi wada'i wadannan kalmomi guda uku bi talabin aw idhnin dinnan ya dunkule mana abinda ake kiran su al-hukmu taklifi kamar yadda muka bayyana da yake kuma bi wada'i din ya dunkule mana abinda ake kiran shi al-hukmul wada'i wannan duk karatun ilimin usulul fiqh ne ba ilimin fiqh bane ya shigo da su wannan guri ne saboda ka fahimci abubuwan da za a karanta maka a cikin fiqh saboda fiqh daban usulul fiqh daban kamar yanda hadisi daban ulumul hadis daban ko mustalah daban to wannan zai taimaka ma ne ka fahimci me ake cewa sharadi me ake cewa sababi me ake cewa man'i me ake nufi da sallah ta baci ko ta inganta sannan me ake nufi da haram ko me ake nufi da makruh dan ka fahimci wannan ya wayar maka da kai ne ya kawo amma asali ilimi ne na usulul fiqh to shine yace anan yana so ma bayani dalla dalla aqsamu hukumu shar'i yana nufin at-taklifi din kasuwar hukuncin shari'a wanda ake ce ma at-taklifi ba al-wad'i ba khamsatun su biyar ne wannan khabarul mubtada ne na aqsamu hukumi din turabu dinnan jumla ce fi'iliya na'ati ko sifa ta khamsatun din ma'ana wadannan su biyar din ana neman su da abubuwan da za su zo a nan gaba daga rama ya rumu ne ake gina shi bina'ul majhuli sai zamanto turabu rama ma'ana talaba يروم مضارع انت ان كشي يرام او ترام كاجنا مضارع على المجهول لي يعني نسين ذا نيميسو اتكن بيان ده زي زو انن غبا بيان شيني فرض وندب وكراهه حرام ثم اباحه ودن ابو بوا غدا بيار كو ونن زي زو يما بيان مي اكي نفي ده شي شيني يتي فمامور جزم فرض فمأمور وان مبتدا لي وجوز وجوز الابتداء به كونه موصوفا ديتي جزم دين وان صفه يتتي تسا مأمور دين نكراشي اما تزمن تو مبتدا يتي دي ادين دا اكا بادا عمرني جزما وان عمرني ادين دا اكا بادا عمرني معناه كاتني ينكيني ba a bada dama in kaga dama ka bari ba kawai dole an umarce ka dole ka aikata to fardun khabarun mubtada to wannan shi ake cewa farilla mana abinda ba a yadda ka bari ba wa dunal jazmi in kuma ba kat bane kawai ka aikata in ka so ba kat bane mandubun to wannan kuma shine zai kasance wato mandubi to shi mandubin ana ce mishi sunna ana ce mishi mustahabi ana ce mishi tatawwu'i duk waɗannan sunayen shi ne ana ce masa nafila yana da sunaye da yawa illa iyakan ka shiga manyan littattafan usulul fiqh za su bambance maka tsakanin waɗannan abubuwa ana ce mishi maragiba yana da sunaye da yawa to shi ake cewa mandubi wannan mandubun din khabarul mubtada ne mubtada din mukaddari ne abinda zai kaddara shi shine fa ma'murun juzim din kamar yace fa ma'murun juzim fardun wa ma'murun dunal jazmi mandubun kamar ya faɗi haka ne sai ya cire mubtada din saboda mubtadan da aka faɗa a farko wutim sannan kuma an bawa wannan alama wutima din nan zaka iya allaka shi da zarfin da yazo duna in kaga dama kace wa wutima dunal jazmi mandubun ka fassara shi haka kuma ja'izi ne kai wancan iradin da muka ce zaka kaddara mubtada mandubun din sai ya zamanto khabar mubtada in kai wancan iradi jumla ta wutima din jumla ce fi'iliya fi mahalli raf'in zai kasance na'at aw sifatu li mandub sai zamanto haka ne iradin sa dunnahi makruhun in kuwa abinda aka hana din ba katbani ba hana ka katbani dole ka bari in ka so ka bari ne makruhun to wannan shi ake cewa makruhi wa ma hatmin haram in kuma abinda aka hana ka aka ce tilas ne kat ne dole ka bari to shi ake cewa haram ma'zunu wajhaihi mubahun za tamam yace abinda wajihinsa guda biyu ya halatta to wannan shi ake cewa mubahi imma ka aikata ko ka bari ya zama mubahi ya rage naka kamar cin abinci ne ka ci ko karkace abinci wannan ya rage naka misalin wajibi kamar ka ce karatu fatiha a cikin sallah yadda in baka karanta fatiha ba to baka da sallah kamar da zai zo dalilinsa la salata liman lam yaqra fi ummi alquran hadisi imam al-bukhari misalin kuma mandubi kuma misalin mandubi shine ka ce karatun sura a cikin sallah ko ka ce kiran sallah ko ka ce ikama ko raka'atayn fajr irin wannan ko shafa'i ko watar shine misalin mandubi misalin makruhi kuma shine kamar cin damo ko cin gafiya ko cin tsira misali abinda nassi bai zo akan cin sa ba kuma manzo bai hana ba makruhi kenan ko a ce cin albasa danya ko kuma cin tafarnuwa danya saboda ka shiga masallaci zai dami mutane shine misalin makruhi misalin haramun kuma da yawa ƙarya yi da mutane cin riba zina duwa'i cin abubuwa da suna nan da yawa haramtattu misalin kuma mubahi shine duk wani abu mubahi ne shi yasa malamai suke cewa wal aslu fil ashiya'i al mubaha Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan sune misalansu dalilin su zai zo a nan gaba dalilin kowanne daga ciki misalin wajibi da mustahabi hadisi shahararre cikin sahihu muslim wani da ya zo ya tambaye manzon Allah rukunnan musulunci sai ya zana masa guda biyar sai ya ce fa hal alayya ghayruha qala la illa an tatatawwa yace banda wayannan akwai wani abu a kaina sai manzo ya ce a'a sai dai in nafila ce za ka yi amma wayannan su ne wajibi kaga wannan hadisi ya nuna maka akwai abin da wajibi ne sannan kuma akwai abin da tasawwi ne ba wajibi ba ne misali dalilin haramci kuma da ya kawo ayoyi da yawa ne daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith kaga da yake wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith kenan akwai wasu abubuwa haramtattu ne wanda ba a yarda a aikata su ba sannan da yake wa yuhillu lahum at-tayyibat kenan akwai abubuwa waɗanda ba haramtattu ba ne wannan zai nuna maka dalili ne na haramun da kuma dalili na abin da ya kira shi mu ba a wannan wajen sannan kuma dalilin makruhi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum was sa'ati ay usu ulul qurba ma'anan wannan kuwa shine Allah yana jin sai na Abu Bakar wani abin da wasu za su aikata su zauna lafiya ba za a kula su ba mutane masu daraja irin sai na Abu Bakar in sun aikata zai zama to makruhi bai dace a ce irin sun aikata wannan ba kenan wannan shi zai nuna maka akwai wasu abubuwa ba laifi za ka yi aikatawa amma bai kamata masu mutunci masu daraja a ce sun aikata shi ba sai irin wannan shi ne ake ce ma me ake ce wa makruhi kamar cin fara yanzu kai gan da mutuncin ka za ka kawo ma fara ka ci ko da mutuncin ka sai da gaskiya a gasa maka ka ci ko damo da abin da ya kamata wannan to wannan shi ake cewa makruhi wayannan su ne dalilan kowanne daga cikin wayannan abubuwa wadanda ya kawo shi ne yake wal fardu kismani kifayatun wa ayn wa yashmalu al mandubu sunnatan bi zai ana cewa yashmalu ana cewa yashmulu yana da babi guda biyu ne a farko yake shi farilla kismani kashi biyu ne kifayatun akwai kifaya wanda idan wani cikin musulmai ya aikata sauran sun huta misalin wannan kamar sallar gawa da zara an samu wanda yayi ko wankan gawa shikenan farilla ne amma ya sauka akan sauran wadanda ba su ba shi ne kifaya aini kuma kamar sallan al-asr ko azhar komin kudin ka komin sarautan ka dole in lokacin da asar azhar ka tashi kai da kanka ba zai kace da wani yaron ka ko bafadin ka kai mun sallar azhar ko al-asr ba wannan shine ayin kenan shine mandubi shi ma nan ce mandubi yana daukan sunna yana nufin anan kace mandubi kace sunna abu guda ne duk abu daya ne illa iyaka ana bambanta cikin manyan littattafan usulul fiqh idan aka ce sunna abu ne wanda manzo to yake yin sa akai akai kuma bai ce dole kowa yi ba in aka ce mandubi ko mustahabi abu ne wanda manzo baya yin sa akai akai wataran yana yi kun ga akwai bambanci kaza naka ce ragiba kuma misali abinda manzo ya kwadaitar ayi aji ragiba ya kwadaitar ayi kamar raka'atul fajr da muke ce ma ragiba a cikin malikiya to shi yasa yace shi sunna din ko mandubi ko wannan su dake abu guda ne to a su ma akwai kifaya akwai ayi misalin sunna kifaya kaman kiran sallah idan lada ne yayi kiran sallah a masallacin nan duk sauran masu sallah masallacin sun huta sunna ce kifaya shi yayi misalin kuma sunna wanda yake aini ne kaman shafi'i da wasu ba zai yi wani ya ma shafi'i ko wani ya ma wasu ba ko kayi shafi'i kace da wani kaman wata ina gaggawa zan fita ba wannan sunna ce amma aini ne to saboda haka wannan karatu ne mai zurfi na usulul fiqh yadda idan mutum bai karanta musalla hadith ba ba zai gane me ake nufi da hadith ba ba zai warware rikice-rikicen hadith ba haka ne idan bai karanta usulul fiqh ba to ba zai warware rikice-rikicen fiqh ba saboda haka usulul fiqh zai sa ka fahimci fiqh sosai kamar yadda musalla zai sa ka fahimci hadithi sosai kwanan nan bai jima ba muka rubuta wata kasida takaitacciya ina ganin baiti ko 27 ne ko 29 ne wanda muka rubuta wa yara a yaran a makarantar mu ta Darul Furqan wasu baituka ne kaɗan wanda yana ɗauke da muhimman abin da ake nufi da usulul fiqh wanda gaya idan mutum ya samu ya haddace zai amfane shi sosai wannan baya daga cikin fiqhu da yake zai yi bayani a sai muqaddima ce ya dauko daga ilimin usulul fiqh domin ya wayar maka da kai yanzu ne zai shiga kai tsaye wajen bayanin shi ilimin fiqhu a mazhaba ta malikiya shi ne yake kitabu tahara wannan littafi ne na tahara aka ce littafi anan ana nufin kaman babi kace babi kace kitab abu guda ne galibi an kawo kitab za a kawo babi babi kasa da shi in an kawo babi kuma za ka kawo fasali fasali kasa da wannan gadi haka ake to at-tahara anan yana daukan ne yana daukan sarki da ruwa yana daukan sarki da dutse ma'ana istinja'i da istijmar yana daukan alwala yana daukan taimama yana daukan wankan janaba ko wankan haida ko wankan diki duk sunan tahara din ya hada su gaba daya shine zai bayani a cikin wannan tafsiri na tahara kuma kowace mas'ala kamar yadda muka bayyana zamu faɗi dalilin wannan mas'ala dalilin zamu faɗa ba dan kanmu bane ba dan mu ba saboda wadanda suke cewa fiqhu din ra'ayi ne na malamai ba aya ba hadisi akai amma idan mu ne duk abin da ke cikin bil'ashir ko akbari ko ashmai ko mutasar ko askari duk mun yadda abun manzo Allah yake duk mun yadda shari'a ne addini ne saboda muna da yakini kuma ba mu tsumar malaman mazhaba din da ƙarya ko ha'inci amma muna daukan wannan usulubi ne saboda waɗanda suke cewa shi ko ra'ayi ne kowace matsala zamu kawo hadisi a sai ko aya da muku san da cewa lallai ba ra'ayi bai shine yake fasulun wa ta'sulu taharatu bima'i fasulun wa ta'sulu taharatu bima min at-taghayyur bi shay'in salima yake wannan fasul din karkashin wannan kitab yake yana bayani akan tsarki yake tsarki tana saduwa ne da ruwa asali bima'in ne mamdudi sai ya cire hamzan saboda wazani da kafiyarsa bima yana nufin bima'in saboda ya daidaita da shay'in salima din da ya ambata min at-taghayyur bi shay'in salima ai salima min at-taghayyur bi shay'in yace tsarki na saduwa na kasancewa da ruwa ruwan da ya kubuta daga canjuwa da wani abu asalin sa irabi alif din salima din alif ne na itlaqi asali babu shi dan a jingina kafiya aka kawo wannan alif din asalin sa bima'in salima min at-taghayyur bi shay'in sarki na kasancewa da ruwa ruwan da ya kubuta daga duk wani canjuwa da wani abu bai canju da komai ba kalli yake ana kiran shi da sunan ruwa bai canju da komai ba wannan shi ne asali saboda haka salima din jumla ce fi'iliya fi mahalli jarri na'atu lima'in majrur sannan min at-taghayyuri din da biya min at-taghayyuri din jaru majrur ne muta'alliqun bi salima bi shay'in din kuma muta'alliqun bi taghayyuri saboda at-taghayyur din masdari ne masdari yana aiki fi'ilin sa wajen ta'alluqi idza taghayyara bi najis turiha yace idan ruwa ya canju da najasa yace za a yi watsi da wannan ruwa ba za a yi aikin tsarki da shi ba dalilin wannan hadisai ne da yawa akwai hadisin Abu Huraira shahararre an tambayi manzon Allah akan ruwan kogi sai yace huwa tahuru ma'uhu الحل ميتته يتي أي كودي روانسا ترككي نزايا الولا وانكا تلكي دشيسا ننكما دم تشن دبا أشن كودي كما حالن أقوي وانا حديثي سننكما أقوي حديثي أبو سعيد الخدري حديث اللي يتهرى ده حديث بئر بضاعة wannan hadisi yazo innal ma'a tahurun la yunajjisu min shay'in wannan hadisi ne mutlaqi sai hadisin Abu Umama al-Bahili sai ya kayyade wannan hadisi shine innal ma'a la yunajjisu min shay'in illa ma ghadaba ala rihihi wa ta'amihi wa lawnihi wannan hadisi wannan hadisi Ibn Majah ne ya rawaito Imam al-Baihaqi ya rawaito cikin As-Sunan al-Kubra Daraqutni ya rawaito haka nan At-Tabarani ya rawaito a cikin Al-Mu'jam al-Awsat duk sun rawaito wannan a sanadin sa akwai wani wanda ake ce mishi Rashidin bin Sa'd wannan Rashidin bin Sa'd din da idi ne ba a kafa hujja da hadisin sa. Kenan hadisin da idi ne, me hujjan kuma idan hadisi idan ruwa ya canju da launin sa ko karnin sa ko dandanan sa ruwan baya tahara, me dalilin wannan? Dalilin wannan ijma'i ne. Ijma'i kuma waye nakalto shi? Ibn al-Munzir a cikin al-ijma'at shine ya nakalto ijma'in musulmai na duniya, malamai na duniya, cewa duk sun hadu a duk lokacin da ruwa ya canju da sifofin nan guda uku, ko wannan ruwa baya tsarki, baya azwala, baya wankan janaba. Ijma'i kamar yadda muka bayyana yana ɗaya daga cikin dalilai. Amma asalin wannan hadisin sanadin sa akwai Rashidin bin Sa'd, wanda kuma shi wannan da ifi ne. Wannan shine dalilin tsarki da ruwan da bai canju da sifofin sa guda uku ba. Sannan al-tahirin li'adatin qasadaha, yace ko kuma ruwan ya canju da wani abu mai tsarki, yace shi kuma wannan li'adatin qasadaha zai yi wannan ruwan ayi amfani da shi wajen wani abu na al'ada, ko a dama fura da shi, ko a sha, ko a yi kunu da shi, ko a yi shayi da shi. Dalilin wannan hadisi ne sahihi, yana nan cikin Sahihul Bukhari, hadisi na Ummu Atiyya, hadisin da ƴar gidan Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam da ta rasu. Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam yace izinnaha salasan aw khamsan in ra'aytunna zalika bima'in wa sidri waj'alna fil akhirati kafuran. Ma'anar wannan kuwa shine manzo ya ba su umarni cewa su yi mata wanka ko so uku ko so biyar, in sun ga daman yin har so biyar kai. Wannan ruwan da za su yi wankan da za su mata so uku ko so biyar din da ruwa ne, da kuma ganyen magarya shine sigar, ganyen magarya. To sanin kowa ne ganyen magarya din baya canja ruwa in aka sa ganyen a ciki. To saboda haka, amma kafufa wani abu fari ne kamshi, shi yana canja ruwa. To saboda haka manzon Allah sai ya ce waj'alna fil akhirati kafura, na ƙarshen to ku sa masa kafur. Ma'ana bayan an gama wanka da ruwan da babu kafur din, na ƙarshen kuma a sa kafur din, kafur din da ke tsarki ne da shi. To za a iya a matsayin kamar an sa mata turare ne a shi. Kaga wannan hadisi yana nuna maka idan ruwa ya canju da abu mai kanshi ba za a yi wanka da shi ba, saboda bayan an gama mata wankan ne ya ce a sa kafurta. Kamar yadda hadisin yana nuna maka idan ya canju da abin da ba zai canja shi ba za a iya amfani da shi. To saboda haka wannan shi ne hadisin. Wasu suna mayar da wannan hadisi ya zamanto shahidin hadisin Abu Umama Al-Bahili, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi, suna cewa zai yiwu ya zamanto shahidin wancan hadisin shi kuma ya zai zamanto sahihun bi ghairihi ko kuma hasan bi ghairihi, saboda yana ɗauke da ma'anansa ne. Saboda kafuru yana canjawa ruwa kamshi, shi kuma illa ma ghalaba ala rihihi. Saboda haka kenan wannan hadisi sahihi na Ummu Atiyya zai ya zamanto shahidin wannan hadisi ya zamanto sahihi. To koda mun kaddara cewa hadisin da'ifi ne, mun bayyana cewa Ibn al-Munzir ya nakalto ijma'i akan haka. To shi ne yake inda najasa ne ruwan ya canju za a yi watsi da shi, ba ibada, ba shayi, ba kunu, ba komai. In kuma da abu mai tsarki ya canju da shi, a wannan lokaci za a yi wasu abubuwa da ake yau da gobe na al'ada, ko shayi, ko kunu, ko fura da abin da ya kamata wannan. Shi yasa ya ce illa iza lazamahu fil ghalibi, sai dai idan wannan abin da ya canza ruwan ya lazance shi galibi, mana ko yaushe wannan abin yana tare da ruwa, ba zai yi a raba ruwan da wannan abu ba. Shi ya ce kamar kamar jan tabo bude ne tabo tabon jawo sai aka yi ruwan sama kaga dole wannan ruwan ya zama ne ya zama ja to tunda wannan ruwan ya zama to ja da wani abu wanda baya iya rabuwa da shi to wannan jan ruwan ba zai iya hana ai alwala ko tsaki ko taimama da shi ba saboda ya tsinci da ne ya tsinci da wani abin da ya lalace shi gari fa mutlaqun a wannan lokaci ya zama ruwa ne kamar bai canji bane eh kazaidi haka nan kamar ruwan da ya narke kamar kankara ne ka to ka aje a cikin kwano shikenan sai ya narke ya zama ruwa to shi ma wannan ba wani abu zaka iya tsarki da shi dalilin wannan shine kalmar da ya fada fa mutlaqun cewa wannan ruwan da ya canji da jan tabo din sunansa ruwa ne tunda kuwa sunansa ruwa ne kuma dama da ruwa Allah ya ce ayi alwala da ruwa ya ce ayi abin nan yayi ayi alwala shi yasa ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu fa'idat in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama kenan in sun samu ruwa fa ku yi alwala da wannan ruwan shi kuma wannan ruwan da ya canju da jan tabo din kasancewa gunsu daya sunansa ruwa ba sunansa wani abu daban ba ka lura da wannan saboda haka ayan falam tajidu ma an din to zai ita ce za ta zama to dalilin wannan matsala din ka san galibi mutane in an ce dalili ana so kawai aya ta fito karara ta yi magana akan abu ba haka bane ka gane akwai istinbati tunda Allah ya ce ayi alwala da ruwa to yanzu misali wannan abu za a kira shi ruwa ne kaga aka ruwa ruwa ne amma ba za a ce ruwa ba ne saboda an yi wani abu a ciki ba ka ga inda za ka ɗauki misali ruwa ka barbasa gari a ciki ka ɗan sa suga in ka ce da yaro me ye wannan ba zai ce ruwa ba sai ya ce farfaro ne kaga sunansa ya canji tunda sunan ya canji ya tashi daga ruwa ya koma farfaro to dama kai baka ce ruwa ba shi kuma Allah ya ce ayi alwala da ruwa ne kai kanka baka kira wannan ruwa ba to saboda haka duk abin da zaka kira shi ruwa to shikenan zaka yi alwala da shi ko wannan shayi sunansa shayi suga da ganyen shayin da aka sa ya tashe shi daga sunan ruwa ya mayar da shi suna na shayi saboda haka ba zai yi kai alwala da shayi ko tsarki ba saboda sunansa ba ruwa ba sunansa shayi to kaban wannan ne to wannan shine dalilinsa فصل في فرائض الوضوء وان فصل في بيان اكفر الله الولان فرائض الوضوء سبعة وهي دلك وفور النية في بدئه يتي فرالله الولاء سو بقوين يتي سوني نفرقو شيني دلك شوتن ياوا شيني كرك زبر رواء فسكن كشيكنا كذبا أورا حنونك أكيكا وانكي ko ka zuba ruwa a hannunka ka bari sai ka sa hannu ka gane ko ka zuba a kafanka ka bari sai ka sa hannu da zaran ka zuba ruwa ka bari to wannan alwalanka su ba dalilin wannan qur'ani da yace ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum to larabawa in sun ce gasulu to suna nufi ka zuba ruwa ka hada da hannunka dukan ya shige gasulu saboda haka ne idan mutum yana da janaba ruwa tafi a gabansa sai ya tuɓe ko ya sa fan ya yi tsalle ya fada cikin wannan ruwan kaga ko ina cikinsa ruwa zai taɓa ba sai ya fito to bai yi wankan janaba saboda ba gasulu ya yi ba gamsu ya yi wannan abin da ya yi ɗin Laraba suna kiran shi gamsu ne ba gasulu ba da ya fada cikin ruwa in ya haɗa da hannayensa haka ya caccakuɗa to shi ne za a ci da yawa saboda haka ayar da take fasilu zuwa kudin to wannan aya ita ce dalilin addal kudin bayan haka kuma akwai hadisin da ya zo sahihi ibnu Khuzaima ya sai hanta shi daga hadisin Abdullahi bin Zayd wanda ya shahara da rawaito hadisai na alwala cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu riwayoyin sa yake cewa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi thuluthai muddin bi thuluthai muddin fa ja'ala yajruku jira'ai an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ruwa thuluthi biyu na muddin sai ya dau wannan ruwan yana cutsaye hannu hannaye da shi kaga wannan shine dalilin ne shine dalilin dalko kira bayan asalin ma'anar gasu da kuka yi magana kai wa fawrun fawrun kuma shine yin abu a yin abu bai tsaye shine ma'ana ka wanke fukanka kafin fukanka ya ta bushe ka wanke gabar gaba da ita wannan ma kafin ya bushe ka wanke wannan shi yake cewa fawru wannan yana da dalilai guda biyu dalili na farko ana cewa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib saboda da zaran baka yi fawru ba baka yi muwalatu ba a alwalanka to wannan yana nuna ka yi wasa da alwalanka kai ne ka wanke hannayenka shi kenan sai wani ya zo kuka ci gaba da tsarin kuna ta shiga da yake shi sai ka kurkure bakinka sai wani ya zo shi ma kuka ci gaba da tsira da yake shi ya kashe shi har kashe ka da yake shi kuma wani ya ci ka zo ka wanke fuska kana wasa ne sannan cikakken dalilin sa hadisin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wan anna rajulan tawadda'a فترك موضع زفر على قدميه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع واحسن وضوءك ولي يجي يجي الولا يجي الولا سوى بايا يجي الولا اكي اكي سيبر ونقول دفعي وشي فرشي با اجيجا بجلسة اكفا فوزا سيمن زيشي مسا حكومة هكوشة عن ورنجا wannan hadisi yana nuna maka al-fawru abinda ake cewa al-muwalat a wata ibara to wajibi ne bayan wancan dalili da muka fada na fa'ida niyyatun sai kuma niyya faradi na uku wannan kuma dalilin niyya shahararre ne innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa haka na ayar al-walar take cewa idza qumtu ila salati wannan idza din tana ishara zuwa ga niyya mana idan kai niyya ana idza kuntu ila salati fi bad'i da ke shi dukkan niyya ana yin farkon ibada saboda ba zai yi bayan ka shiga cikin ibada ka ce za ka yi niyya ita ce farko a dukkan farallai a kowane ibada wal yanwi raf'a hadathin aw mutarak أو استباحة لممنوع أرد يتيجي نيا زي زي نيا توفي وقفو إنت هدف معنى إذا أفي هدف إنت سريع الشيء كمان الله سبحانه وتعالى يتيجي وإن كنت جنوبا فطحر أو مفترق وكما زي نيا أي كتفر الله نأل ولم تزيزو يا أي كتفر asalin wannan aw muftaradan li mansubi ne saboda maqufun ne a dal mansubi kaman yace wal yanwi raf'a hadathin aw yanwi muftaran muftaradan to muftaradan din shi ne sai yace ne alifin suna cewa wuqufun ala wuqufun bisukuni ala nubati rabi'a rabi'a suna cewa ra'aytu zai ala rabi'a baza cewa ra'aytu zaida fi waqti da ra'aytu zaid kamar da zasu ce ja'a zaid marartu bi zaid haka zasu ce ra'aytu zaid haji sa wannan duka in zaka yi waqti da abu musubi zaka yi shi shi ne shi ibnu ashir rahimahullah ya afani da wannan duka amma ai aw muftarada ko yayi niyyar aikata farallan alwalan da zai zo ya aikata aw istibahatan li mamnu'in arad ko kuma yayi niyyar halarta wani abin da idan ba in ba alwada ba a aikata wannan abin zai yi niyyar misali sallah niyyar tawafi niyyar karatun qur'ani wani abubuwa guda uku duka dalilin su shine duk ibada dama in za ka yi niyya a kanta za ka yi niyya ne a kan abin da za ka aikata saboda duk mutumin da ka ga yayi alwala in ka ga yayi alwala to imma yana so ya sallah ko imma yana so ya dauke hadisi sughra a cikin cikin gabobin sa wa imma da alwalan yana so ya halalta wani abin da in ba alwala ba a aikata saboda haka idan zaka yi niyya akan abin da wannan ibada kake so ka yi dace saboda haka hadisi innamal a'malu binniyat to wannan hadisi shine dalilin wannan tafsirin da yake fara وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين وإن دليلين يكاو ويك فتا ويك هنائي دكما شافن كي دويك كفاق وطول سكت رباني لأشكر القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة غسلوا وجوهكم كين وغسل وجه وعيديكم إلى المرافق وغسله اليدين ومسحوا برؤوسكم شيني ومسحوا رأسكم وأرسلكم إلى الكعبين شيني وغسله الرجلين والنسول جديدين أجيرين والفرق أما مجمع الأذنين والمرفق والمرفقين أما والكعبين يتجيف لله wajen wanke fuska yana gane a tsakankanin kunnuwa guda biyu kunne da kunne saboda dara bayan sun ce wajibu suna nufin abin da ke tsakanin kunne da kunne wannan shi saboda haka za ka wanke tsakanin kunnenka na ta dama kunnenka na dama da kunnenka na hagu shi ne ka wanke fuskarka kenan saboda wannan shi ake cewa wajibu a lugha a larabci kisa Qur'ani ne jin sa fasilu juhafu wannan jin din yana ishara zuwa ga fuska gaba daya shi sa zaka ga littafin malikiya suna cewa fasilu jami'il wajhi da jin din ne yake ishara zuwa fuska gaba daya batankanin kunnuwa guda biyu wal mirfaqaina amma haka nan wajen wanke hannaye kuma zaka wanke har biwa saboda ilaqin ba ana nufin in ka zo daidai mirfakin ka tsaya ba ilal marafiqi ilal ka'abain ba ana nufin in ka zo daidai ka'abain ka tsaya ba ana nufin har da mirfaqi ana nufin har da ka'abain din dalilin shigar da wannan abubuwa guda biyu hadisin ifadatul ghurra hadisin Abu Huraira da Imam Muslim ya rawaito ghasala yadayhi hatta ashra'a إلى الأرض وغسل رجليه حتى أشرع إلى الساق. هذا أشرع بين سيدي شجع يوينك من والهم لا ينسى. أشرع سيدي شجع يوينك إلى الساق. ومن ينون شوى إلى ذيذوش في القرآن ينا شجروان. كما قايدة داربشي إذا أكاكاو إلى أكاكان أبو بوك داري. ذيك دوب أبونا فرقن دانا كرشان. Jubikin juna ne ko ba jubikin juna ba idan jubikin juna ne to na biyun zai shiga na farkon idan ba jubikin juna ba ne na biyun ba zai shiga na farkon ba idan ka lura da aka ce wa'aydiyakum ilal marafiqi mirfaqi din wani jubikin ne wani bangare ne na hannu saboda haka da aka ce ila din to har da mirfaqi haka nan ilal ka'abaini kaga ka'ab din wani jubikin ne wani bangare ne na kafa saboda haka ila din ana nufin har da ka'abai din amma misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa thumma atimmu siyama ila al-layl na farko as-siyam na biyu al-layl tsakanin su ila to in ka lura dare din baya jujjuyin azumi saboda haka idan da rana ta faɗi sai ka yi buɗe baki ba sai ka shiga cikin dare ba kamar yadda shi a suke yi su shi an suke azumi sai da dare kamar karfe 9 suke buɗe baki dalilin su sun Allah ya ce sun mashi siyama idan dai idan dai to wannan kuma jahilcin larabci ne shi a larabci idan abu baya shiga cikin na bayansa to wannan idan za a tsaya da shi za a tsaya kamar yadda muka bayyana da su a yanzu wannan sune dalilai na wannan baiti wal fardu amma majma'al husnaini wal mirfaqaini amma wal ka'baini khalil asabi al yadaini wa sha'r wajhi idha min tasihi jild zahab yace ka tsaye yatsuna hannaye abin da ake nufi da tsaddewa ka shigar da yatsu tsakani yatsu saboda ka tabbatar ruwa ya shiga wa sha'ar ay wa sha'ara wajhi haka nan gashin fuska fuka gashin da yayi kafa kasa da fuska to shi ma ka tsaye idan min tasihi jild zahar idan karkashin wannan gashin wa fatan karkashin wannan gashin ya bayyana ana hangowa ma'anar wannan kwashi ne idan gemu ko gashi bai rufe fatan ba a wannan lokaci to shi ma za ka shigar da yatsu tsakani ka tsaye a dalilin wannan hadisi ne wanda na da qayd bin sadra radiyallahu ta'ala anhu min sunan sallama yake cewa idza tawaddata fa khallil al asabi'a in za ka yi alwada to ka tsaye yatsu imam tirmidhi ne ya rawaito wannan shi ne dalilin tsaye yatsu dalilin tsaye gashi kuma zai zo a babi na wanka wanda bai da Aisha radiyallahu ta'ala an ha take cewa kuma yadkhulu asabi'ahu fil ma'i fa yukhallil biha usul sha'rihi sai zo a babi wanka mutum yana wankan janaba zai shigar da yatsu ta cikin ruwa sannan ya tsaye usulin gashinsa da yatsun nasa kai saboda haka wannan shi ne dalilin wa sha'ara wajhi dai abinda yasa anan yace idanin tasihi jildu zahar saboda da zarar ya zamo mai kauri ba a hango fata to tsaye shi din ya zamo haraj ya zamo kunci shi kuma Allah yana cewa wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj to saboda haka ne ya kawo wannan sharadi idanin tasihi jildu zahar din to kaga kenan kowace matsala cikin wannan babi ya zo mana da dalilin sa sunan rubutu babi sunnonin alwada sunan rubutu ibtida ghusl yadai wa radd mas'i ar-ra's mas'u al-udhnay yace sunnonin sa shi alwada su bakwai ne ghusl al-yadai ibtida al-asalin maganar haka ghusl al-yadai na farko daga cikin sunnonin shi ne wanke hannaye ibtida al-farqan alwada farko ka wanke hannaye ka wannan kuwa ya zo hadisi sahihi idza istayqadha ahadukum min an-nawm falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fi al-ina'i thalathatan fa innahu la yadri ayna batat yadihi wannan shi dalilin wannan matsala cewa idan za ka yi alwala farko ka wanke hannayenka saboda ba ka san hannayen naka a ina suka kwana ba wa raddu mas'i ar-ra's haka nan mayar da shafan kai din asali to wannan farilla ne kamar yadda muka bayyana a baya dalilin wannan thumma aqbala bihima wa adbara وردهما إلى المكان الذي بدأ أشكن سفر الولغ من زن الله وند همران مولى عثمان يرويته سود السفر في الولغ من زن الله أفوي حديث عثمان بن أفام أفوي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أفوي حديث أبو هريرة أفوي حديث بين علي وين حديثي بدافعه كتوني سككاو شككن الولا na manzo Allah subhanahu musamman ma hadisi Umar mula Usman fi afar fi Allah ta'ala arhu da kuma hadisi Abdullah ibn Zaid bin Abi wa cikin wannan hadisin shi ne yake kuma radda kuma ila al-makan alladhi ba bada to wannan shi ne sunnan kenan shafan haka farilla ka dawo da shi kuma to wannan kuma ya zama to sunna masbul udunaini haka nan shafan kunnuwa sunna. Dalilin sa hadisin da muka karanta sun marata huma ibn makani da fi bada bada ibn majah ne rawaito hadisi shafan kai a cikin sifar alwalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu muslim ya rawaito masaha bi ra'sihi wa udunayhi zahiri bima wa batini ma cewa manzo Allah da sai alwala ya shafi kansa da kunnuwansa bayan su da ciki kamar yadda imam tirmidhi ya rawaito shi da ibn khuzaima suka rawaito wa'annan sune dalilan su mazmazatun kishafu istinsar tartibu farqihi wa dalmutar yace mazmazatun daga cikin sunnonin alwala kurkuran baki ya zo hadisi sahihi idza tawaddata فالمضمس إذا كان الولاة تقول كل باكين تكرمي ديني يرويكو سننقل كل باكين يازو أشن حديث قمران مولا عثمان يازو أحديث عبد الله بن زيد بن عاصم يازو أحديث أبو هريرة يازو أحديث زيد بن عدي معنى جبوة يرويكو الولاة من ذا الله يازو كل باكين ممكاونا حديث من صبر أينا مكانا أكم كل باكين شيك أيكو istinshaf da istinsaf shi ne shakar ruwa da fashewa kuma kun zo a wani hadisi a hade idza tawassa ahadukum falyastanshif bil kharayi thumma liyansif idan wannan ku zai alwala ya shaki ruwa da hancin ulin hancin sa guda biyun nan sannan ya fato ya fashe ruwan ya fidda su waje wannan bukhari da muslim suka rawaito so da wannan hadisi ya zama shakar ruwa da fashewa ko wannan sunnoni tartibu farqihi sannan kuma jeran tafaran dal alwala shi ma sunna ne a gun malikiya dalilin malikiya na daya manzon Allah duk alwalan da yake yana jera wayannan faradan alwalan da yake mana da wai afaran lai fuska yake wankewa farko sai hannaye sai shafan kai sai wanke kafafuwa a hadisin Umran Abdullahi bin Zaid bin As Abu Huraira bin Na'am gaba daya sannan wautin ta zo ne ba ta bukatar karfi an yi amfani da wautin فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأتكاوا وانكما على رشي بيانونا جيلا مثال إذن نتي ما جاء زيد وعمر زيد وعمر سنجو إنا نتي قوة ننسي يا زوني بايا نتي دنا أم بس زيد وفرقوشي يفارد وما يدفن amma idan nace ja zaidun fa amrun da fa ko ja zaidun summa amrun to tabbas zaidu shi ya fara suwa tunda wau baya nuna tartibi to jeran ta faradan alwala ba wajibi ne shi ne yake wazal muhtar wannan shi ne kauli zababbe a gun malikiya mai wannan yake nuna mana wannan yana nuna mana akwai wani kauli a ta a cikin mazhabar malikiya cewa jera faradan alwala din wajibi amma wannan kaulin koda yana cikin malikiya ba tare da bane wannan kaulin cewa jera faradan wajibi ne yayi daidai da ra'ayin al-Imam Shafi aka tabbaci dan ne kawai ta jera faradan alwala sai yake saboda Allah subhanahu wataala dan ya nuna wajibin jera din ya raba tsakanin abubuwan da suke a hade yace asalin aya fasilu juhakum wa aydiyakum ila almarasiqi wa arjulakum ila alka'bayni wa mustahfidu al-sakin amma idan aka saukar da ayar a haka karshen alwada zai zama ne zai zama shafan kai shi ne karshen alwada sai ana so wanke kafa ya zaman to shi ne karshen alwala shine aka raba tsakanin abubuwan da asali a hade wannan dalili ne kawai yana da gaske saboda haka wasu hatta malikiya suna rada cewa jeran tafarsan alwada'i wajibi ne ba sunna ba misali wannan shine misali wanda suka ce wajibi ne inda zaka wanke fuskarka ka wanke kafarka ka shafi kanka ka wanke hannayenka alamanka ya yi saboda ana so wa'innan abubuwan dukkan yi ba shi dole sai ka jira a kaudin ku wadanda suka ce wajibi ne to in kai haka alwalarka ta bace wannan shi yasa anan yace a malikiya wa zalmuta cewa ba wajibi bane sunna ce cikin sunnoni to shi ne tsari a gurin malikiya wa ahada ashara al-fada'il atat tasmiyatun wa buqatun kartafra yace fadloli mustahabai shi ne ana cewa mustahabat ana cewa fada'il galibin mutane suna daukar cewa idan aka ce wa abu fadila ko yana cikin fada'ili wato an dauko shi cewa yana da fadala ne an dauko shi ni fadula wanda yake nuna ma'anar fifiko ne amma muhakkikai cikin malikiya suka ce in an ce fadila fada'i ba an dauko shi daga wannan istikafin ko wannan ma'ana ba ne an dauko shi daga fadula bi ma'ana basira ma'ana kai ne kai abubuwa kana ganin ka gama ya kace ma akwai rabuwa to wannan ragowar su ne fada'il din ke ana so ku ma daga wannan ne aka dauko a kaulin muhakkikai na malikiya ana ce ma al-fada'il ana ce wa al-mandubat ana cewa al-mustahabbat ana cewa tafawudi duk ma'anan su daya mun bayyana a baya an ce sunna wanda manzo ya lazarci a kai a kai bai mutunta ba an ce fada'il ko mustahabbat ko mandubat tafawudi wanda kuma bai lazarci shi yana yi su a kai a kai ba shi ne ya ce su goma sha ɗaya ne su mustahabbai fadaloli waɗanda suka zo na farko tasmiyatun ambatan sunan Allah farkon alwala wannan akwai hadisai guda biyu ɗaya hadisin da ishi hadisin da Tirmidhi ya rawaito yake cewa la wudu'a liman lam yadhkuri ismallahi alayhi ko liman lam yadhkuri ismallahi duk wanda bai ce bismillahi ba yayi alwala ba shi alwala Tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisi da ishi hadisin da yake sahihi akan faɗan bismillah a alwala shine hadisin da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisin kuma shine tawaddu bismillah shine Imam Tirmidhi ya fassara a cikin sharhi ta Sunan Nasa'i tawaddu qa'ilin bismillah yi alwala lokacin da za ku fara alwala ku ce bismillah wannan hadisi ne sai kenan wannan zai nuna maka hadisin la wudu'a liman lam yadhkuri ismallahi dinnan yana nuna in ka bar bismillah ba ka da alwala ne yake nuna amma shi wannan hadisi tawaddu bismillah wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito baya nuna wannan to saboda haka wannan hadisi sahihi ne fadan bismillah din mustahabi ne fadila ce kamar da hadisi ya nuna haka wa buqatun qad tahurat haka nan kai alwala da hu ne sarki wannan shi ma mustahabi dalilin sa shi ne hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito manzali su sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum fi mustahilihi thumma yattasilu fihi a wata riwaya ta Imam Ahmad thumma yatawaddau fihi kada wani ku yayi fitsari a inda yake wanka sannan a wannan gu ya zo yayi wankan janaba a wata riwaya a wannan gun yayi alwala kaga wannan zai nuna maka to ana so kai alwala gun da yake da kai a tanaffin wannan hadisin kenan wanda Imam Ahmad ne ya rawaito shi shi da Abu Dawud suka rawaito taqlilu ma'in wa tayammul al-ina wa shaqqu wa taqlilu fi maqtulina yake daga cikin sahaban alwala karanta ruwa kai alwala da ruwa kadan wannan yana da hadisi dewa daga cikin wadannan hadisai a wannan daga cikin wadannan hadisai Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu manzo ya gai shi yana yin alwala sai yake yi a wanne irin farallan ruwa ne wannan sai yake a fil wudu'i isra'un a alwala ma akwai mubazzaranci na farallan ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake qala na'am wa in kunta ala nahri jari ko da kana nan bakin tafkin ruwa yana gudana ne kake alwala ba a so kai barnan ruwa ba ka dauki ruwa daidai alwalar ka kai saboda menene saboda girmama ni'imar Allah girmama ni'imar Allah dan kaga abu kiyama ko sai faca kai wannan hadisi Ibn Majah ne ya rawaito shi a cikin sunan Musa wanda ya zamanto dalili na yin alwala da ruwa kaka haka nan hadisi sahihi shi ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaktasilu bisai ila khamsati amdad wa yatawadda bi mutti rasulullahi sallama ya kasance yana wanka da ruwa kwano guda shine mutu kuken wani lokaci ya kan iya wanka da ruwa kamar mutu biyar sannan zai yi alwala da ruwa mutu daya mutun sa duk ba irin wannan mutun babba bane karami ne bai wuce wannan kofi ba ko bai kai shi ba wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi yana nuna lallai ana son a yi amfani da ruwa kaka wa tayammul ina da kuma ajiye kwanon da za ka yi alwala ɓangaren dama wannan kuma hadisi ne na Aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammulu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'rihi kullihi a kowanne abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a damanta yana so a damanta damantawa yana furke shi in zai sa takalmi na dama yake fara sawa in zai tace kansa gefen dama yake fara tacewa haka a alwala ma in zai alwala hannun dama da shi yake farawa kafar dama da wannan duk dama yake farawa wannan hadisin Aisha wanda Imam Muslim shi ne ya rawaito a cikin sahihinsa wannan shi ne dalilin wannan sahabi والشق والتقليص في مقتولنا يتي دك أبن دعشي وانكيش أبو بوان دمكي وانكي وا وانكي تو بيجيو قوتو قوتو ونم سعاجي دليل ونن الإمام البخاري شكين سهيه انسا أشكين سهيه انسا يا رويسو حديثي هدا أكو أجيري نفرق حديث عبد الله بن عباس توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حديثي دين لسكة ذو يرويتو توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وانا تزي نونا مكا ما في كلمة أجندة إن كي الولركة كاتتي فريلا تيني قويت كأو إيه ساسا to this view ko uku da fadila ce mutahabi da nasin wannan hadisi sannan kuma yace badul mayami ni siwaku wa rudif tartibu masluni aw ma'amawati aw ma'amayati shi yace daga cikin fadaloli yace bad'ul mayamin farawa da dama hadisin da muka karanta na Aisha zai iya shigan dalilin wannan sannan kuma akwai hadisi ummu afiya radiyallahu ta'ala anha hadisin wanke yar gidan manzo Allah lokacin da ta rasu wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yace mata manzo sallallahu yace mata yiksinna mayaliha wa mawadi as-salati minha wanke dama damanta da kuma guraren da take yi sallama na gaɓoɓin alwala wa mawadi al-wudu wai fara da wanke dama dama da kuma gaɓoɓi na alwala wannan ma dalili ne na wannan mustahabi سواك حتى أسوأك كما بخاري المسلم تصبريته لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم سواك عند كل صلاة ما لي يرى نسوش كل وطة مع كل وضوء سوى بعد أن بانا سؤون كنت تاوى عن أمة تابا سادم أمر شيخ بجين أسوأك جتلوك شمد ذاتي صلى الله ما نسوك يرى أسوأك الرواية موطة duk lokacin da za su yi alwala wannan yana da shiko to da yawa ya ci majiya saboda mutum ba a sallah kadan yake yin alwala take yin alwala ta tanya yi shi ko dan yayi karatu ba wannan zai baka a cewa yin aswaki din mustahabi ya zama mustahabi ne saboda manzo Allah ya ce laula an ashqa ala ummati da wajibi ne ko da zai zama al-Qur'an da su sha wahala ko da su sha wahala sai ci su inda wani wani din tartibu masluhi ana so har yanzu jeran ta sunnoni yake a can mun ce jeran ta farallai a malikiyya sunna ce to jeran ta sunnoni kuma a yi su yadda suka zo haka wannan kuma mustahabi dalilin kasancewar sa mustahabi dalilin wancan irin kasancewa ayar ta zo da wau kasancewar ayar ta zo ta jera farallai da wau wau ba ta nuna tartibi to min badi aula kuma jera sunni agar min badi aula sai zaman to jera sunni sai zaman to wancan wau din ita ce dalilin kasancewar jera sunni mustahabi abinda yasa yake tartibu maslumihi aw ma ma yajib jerawan kalabi ne jera sunnonin kansu da kansu da kuma jera su tare da abinda ya wajaba farallai saboda wasu sunnonin sun shishiga tsakanin farallai saboda jera sunnonin da kansu a jeriyar da muke yin su da kuma jera su tare da farallai kowanne mustahabi abun malikiya dalili kuma wau'in da ya zo cikin aya ta alwala wa bad'u masyir ra'as bil muqaddam haka nan fara shafan kai din ta gaba wannan ma mutahabi ne yana nufin kana so zaka fara wa ta baya ka zo gaba daga gaban sai ka koma baya abin da yasa ya zama to mutahabi ne a hadisin da ya zo wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Abdullah ibn Zayd bin Asim bada'a bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihi ila kafahu manzo da zai shafa kansa ya fara ta gaba ne sannan sai ya kai can kayyarsa wannan shine dalilin wannan fadrul baitin wa bad'u masyi ra'sihi muqaddam taqliluhu asabi'an bi maqad تقليله أصابع بقدم يكيب المنطس ياتون كفاف وصف منكر أنت حديث مطلقي أبايا من ذكر صلى الله عليه وسلم كبير ذي رويته حديث دقيق بن صبرة رضي الله تعالى عنه من ذيته إذا توضأت فخلل الأصابع إذا في أولاك إذا ياتون كذا هنا هذا ياتون حناي ya sun kafafuwa gaba daya wa kuriha zaid ala al-fard lada makhin wa fi al-ghasl ala ma huddida yace an karhanta kai akan iyakan faradi a wajen shafan kai. Shafan kai misali ka fara ta goshi ko bayan ka kai kiyaya sai kasa da shi har zuwa wuya, ba a son kari a shafan kai. Haka nan ba a son kari a wankewa akan abin da aka iya kace, mana ko kai da tsaye da tsaya ko bibi ko karka wuce wannan. Dalilin wannan kuma shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yana cewa iyyakum wal ghuluwa fa inna ma halaka man kana qablakum fi ghuluwi shiddi, cewa na hale ku da ghuluwi. Ghuluwi shine abin da shari'a yace kai ka daura ake shine ghuluwi, yace abin da ma ya halaka waɗanda suka gabashe ku shine ghuluwi a addini, kamar da yazo a cikin Qur'ani ya alal kitabi la taghulu fi dinikum wa la taqulu ala llahi illa alhaqqa, ya zo a cikin Qur'ani. Wannan shine dalilin cewa ba a so ka kara a inda aka iyakance a shafan kai ko inda adadin da aka iyakance a wanke gaɓoɓi, kamar yadda ba a so kuma ka kara inda aka ce ka tsaya a gaɓoɓi. Domin haka ne hadisi Abu Huraira da muka karanta na Isadatul Burri yana nufin ne marafikin da ka'abai ne ana so su shiga cikin wankewa ne, wannan shi yake nufi. Wa ajizul fawri bana ma lam yaqul bi yufi la'aba binufi a aza fi zamanin mu'tadi, yace wa ajizul fawri wanda ya gagara ya kasa muwala shi ne jera alwalansa ba tare da yanke tsakanin ba. Mun riga mun faɗi dalilin muwala shi da fawru ɗin hadisin Umar bin Khattab, wanda ya kasa yin wannan yace bana zai gina a kan inda ya tsaya shi ne ma lam yaqul yuddun bai daɗe ba. Misali kai ne ka wanke hannayenka ka kurkure bakinka ka shafi hanci ka fashi sai ka tsaya ka shiga wani ikon ka, to lokacin da za ka ci gaba da alwalan kuma in dai bai jima ba za ka wanke kukan ka kawai ka shiga, in bai yi tsawaita ba tsawaitan kuma biyufi da aza gaɓoɓin da ka wanke na bayan in sun bushe to sun ya tsawaita sai dai ka sake sabon alwala. In kafin ka ci gaba ba su bushe ba za ka ɗaura a kan inda ka tsaya, shi yasa ya ce fi zamanin mu'tadi, shi bushewar gaɓoɓin da rashin bushewarsa ana duba zamani da waiza jawi wanda yake mu'tadi. Kun san lokacin zafi ne, to in ka wanke abu da ruwa da wuri yake bushe, lokaci sai baya bushewa da wuri. Haka nan ana duba yanayin jikin mutum, wani ya wanke gaɓoɓinsa da wuri yake bushe, wani kuma baya bushewa da wuri, yace za ka yi la'akari da wannan. Shi yasa yake fi zamanin mu'tadi zakin farfihi bi tuli yaf'alu. A dalilin wannan baitin shi ne hadisi wanda yake shahararre da ayar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, saboda ajisin shi ne mutum da ba zai iya yin abu saboda wasu dalilai, mutum ba shi da lafiya ba zai yi lokaci guda ya alwala ya kare ba sai ya ji alwala a hankali da hankali. A wannan lokaci aya ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi ne dalilin wannan misala. Zafiru fardihi bi tuli yaf'alu faqat wa fil qurb al muwali yakulu, yace wanda ya tuna kuma farilla bai aikata ba a alwalarsa, yace bi tuli in ya jima da mancewar ko da tuna da mancewar yaf'alu kun faqa zai aikata farillan kawai in ya jima. Wafin ƙurbi in kuma take bai jima ba ya tuna cewa bai aikata wannan farillar ba, to al-muwali zai cike daga inda ya fara, ma'ana zai tsaura daga wanda ya mance da shi, ma'ana zai yi wannan da kuma abin da ya biyo bayan sa na farkai shi ne dalilin wannan hadisi shahararre wanda Ibn Jibar ya rawaito a cikin sahihinsa inna Allah ta'ala wada'a an ummati al-qata'a wal nisyana wa nasfu alayhi haka na ayat qur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya su a riwaya a sahih bukhari qala fa'altu to saboda haka wannan shine dalili kasancewar mancewa yayi tunda ya mance ne Allah ya dauke wa musulmi mantuwa sai ya aikata yin ibada mancewa yayi abin da yasa kuma idan ya tuna take bai jima ba sai ya maimaita to wannan mantuwar bata amshi sunanta ta mantuwa ba saboda haka aka ce yayi wannan farilla kuma yayi sauran farsai wanda suke ji baya saboda akwai abin da suke cewa wai ma yi kuma ku alaihi in ka karanta sun ce za ka ga cewa akwai ka'idodin da a sunan abu za ka samu matsala ta kawai kamar da sai da su muka yi magana cewa a sunan ruwan ne muka gane cewa ba zai yi alwala da shayi ko soko ko farfaro ko kunu ko koko ba saboda wai ne ruwa ne amma an sa musu wani abu da ya tashe su da sunan ruwa to saboda haka rashin bashi sunan mantuwar kasancewa kusa ne to wannan ya tsaka shi ne farillar da farallar da suka ke baya in kana sallah batalat wa man zakar sunnatahu yaf'aluha lima hadar yace in kana sallah in ya riga ya yi sallah da wannan alwala ya riga ya yi sallah da ita alwalar da ba shi ke farilla ba sallarsa ta bashi nisa sallarsa ta bashi kamar ya yi sallah ne ba alwala kasancewa farallan alwalar ba su cika ba wa man zakara sunnatahu wanda kuma ya tuna sunnar alwalar yaf'alu hali ma hada zai aikata wannan sunnar saboda sallarsa zai sallata a manta ba abinda yake nufi da wannan shi ne to saboda a karfafa aiki da wannan sunna din zai aikata saboda sallar da zai zo a nan gaba shi wannan karashi ya kara sabancan alwalan da ya fara bai kara sabani nawaqid al-wudu'i fasl nawaqid al-wudu'i 16 bawlun wariqun thalathun idanata yace nawaqid al-wudu' abubuwa waɗanda suke warware alwala su 16 ne na farko bawlu yace fitsari dalilin fitsari hadisi ya kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna alla nanzi'a sifafana 3 ayyami wa layalihinna illa min janaba lakin min ghaifin wa bawlin wa rikin wannan hadisi zai nuna maka cewa maniyyi na jasa ne sannan ba haya na jasa ne fitsari na jasa ne iskan da ke fita a dubura na jasa ne wannan abubuwa waɗanda suke warware alwala guda hudu ne sun fito cikin wannan hadisi na farkon su bawlin wa rikin dukkan su sun shiga cikin hadisin da muka karanta wannan hadisi da muka karanta a Imam Ahmad ne ya rawaito da Nasa'i cikin Al-Mujtaba da kuma Imam Tirmidhi cikin Jami'in sa haka nan akwai hadisi na rihin daban wanda Tirmidhi ya rawaito wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa idza fasa ahadukum falyatawadda duk mutumin da iska ya fita a zuciyarsa ya sake alwala a zuciyarsa kakari kirni dini da abu da wuce da karawato wannan hadu salat dalilin salat kuma asari na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inni la atitul madiya yanhadiru yanhadiru minni fala altasif ilayhi wala ubali bihi shi ne shurra shurrabul hadith ka ce Umar bin Khattab a wannan lokacin ta tsala cikin ta kama shi haka ce tsala cikin da wata wata cuta ta kama shi yadda fitari ba tare da sanin ka ba zai tsaya mani ba tare da sanin ka ba zai tsaya ko ba haya din da ta zai iya fitowa ba tare da ya kai ba kamar yadda haila yake fitowa mata ba tare da sanin ka wanda ya kamu da wannan cutar ana ce mishi sanin ki kadiri dai shi cutar ana ce mishi sanin ki kadiri dai sai shi wani da ka tsaya yake cewa yace mazi yana ta fitowa ya shi a cikin na ba na waiwaya ba ma gwana da shi kawai ba na waiwaya da shi zai ga wadana ne sabba abin da yasa ne ya zama tsoro cutar ne to saboda haka kenan idan bai zamo wa mutum sadaki ba fa zai kariya masa alwala ne kawai ne sai ki alwala saboda haka wannan hadisi ne Imam Malik ya rawaito cikin Muwatta da sanadi sahihi tare da sanin cewa duk hadisan da suka zo cikin Muwatta Malik sahihi banda wasu hadisai guda shida kawai wanda Ibn Abdulbar yake cewa mun ne usulin su ba mu samu wasu na cewa ma hadisan da suke cikin Muwatta banda su guda shida nan sun fi hadisan da ke cikin Sahih Bukhari ma inganci saboda sharatin Imam Malik wajen hadisi ya tsananta fiye da sharatin Imam Bukhari kuma ga wannan hadisi wato ya zamo ne dalili na sadaki in akwai a cikin ka in har bai zamanto maka wato cuta ba to da zarar sadakin ya fita albarka ta kai Umar bin Khattab kuma kulli ga ya fitar abin da manzo ya faɗa a kansa shi da al-khulafa'ur rashidun alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidun bayan da zai Abu Bakar Umar Uthman Ali sai Abu Ali ya zama tobiya wannan shi ne dalili na salafi wa ga'idu dalili na kuma kasancewar ba haya yana warware alwala Qur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw ja'a ahadun minkum min al-gha'ib duk da malaman tafsiri suna cewa aw ja'a ahadun minkum min al-gha'ib dinnan al-gha'ib in yana daukar ba haya yana daukar bai saboda shi Qur'ani ba yayi amfani da ma'ana na al-gha'ib na lugha ada ba yayi amfani da ma'ana na al-gha'ib na asalin larabci a larabci an ce al-gha'ib ana nufin ban daki ko wani gun nutsatse wanda ya dace a ji a yi fitsari ko ba haya sai da naka ce mutum ya fito a ban daki an san fitsari ko ba haya eh saboda aw ja'a ahadun minkum min al-gha'ibin nan to yana daukar fitsari yana daukar ba haya kaza da dike idan ku ne naumun saqilun haka nan bacci ne nauyi hadisi shi ma sahihi Abu Dawud ya rawaito cin Ibn ya rawaito manzali sallallahu alaihi wasallam cewa al-aynu wika'a as-sahi fa man nama falyatawadda shi ido din shine madaurin ko mukullin dubura idan mutum yana farke kasafai ba zai yadda a duburan sa iska ya fita ba in yana bacci ba wannan mukullin ko wannan madaurin an tsince shi in yana bacci ko yaushe iska zai iya fita saboda haka fa man nama fa zai tawassa in mutum da ya yi bacci ya tashi to ko da kafin ya kwanta bacci yana da alwala to ya sake alwala ba wannan shi ne dalilin naumin sakini abinda ya sake naumin sakini to ba gangadi ba gangadi bacci ne amma ba sakini ba ya zo hadisai da yawa sabon manzo Allah sai sun fito masallaci kafin manzo ya fito suna ɗan gangadi suna ɗan gangadi an ce an tada iqama sai hakin su tashi su shiga sallah saboda me ba bacci ba ne sakini gangadi ne wannan baya ɓata ba maziyin haka nan maziyin yana warware alwala saboda hadisi shahararren sahihi hadisi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an kuntu rajulan mazda'a yace fatta hayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an as'alahu limakan bidatihi fa'amartu al-middad bin al-aswad an yas'alahu faqala shine yaktiru dhakarahu wa yatawadda yace na kasance cikin wannan annabi yana yawan fita a jikina saboda ni surikin manzon Allah ne da kunya an tambaye shi na umarci middad bin al-aswad ya tambaye shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ce masa ya waye an aurasa sai ya aura wannan zai nuna maka jami'in ne zai nuna maka maziyya na bata alwala hadisi ne sananne a Bukhari da Muslim da wani tsuka wato shukuru wa ihma'u jununun bainan abubuwan guda uku nan an ce suna karya alwala ne kasancewa suna da abin da bacci yake shi ko suna yin abin da bacci yake sannan kuwa ne duk wanda yake yin bacci bai san me yake faruwa da shi ba haka wanda ya bugu da wani abu haram ko hadal ya fita a hankalinsa in yana da alwala lokacin da ya dawo hankalinsa zai sake alwala saboda kamar zai bacci ne shi ma haka mutumin da ya tuma shi ne ya kuma da ya farka ko yana da alwala zai sake lokacin da ya tuma bai san me ya faru gare shi ba haka mutumin da ya haukace yana da alwala in ya farfaɗo ko da haukanninci da ya sakan ɗaya ne to zai sake alwala ba dalilin wannan abubuwa guda uku ko dalilin abin nan bacci yadda ido ya zamanto shi ne wuka matsaurin dubura to haka nan a hankali farfaɗowa daga kuma haka nan warkewa daga hauka waje haka nan waje kuma dalilin kasancewarsa najasa shine hadisi mawqufi hadisi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wasil waje idan mutum waje ya fito a cikin sa to zai sake alwala haka Ibn Majah ya rawaito sannan kuma Imam Ahmad a wannan da ya abinnan sun rawaito daga hadisin Abdullah ibn Mas'ud cewa shi waje ilmuji idan mutum waje ya fito to zai sake alwala lamsun wa qublatun wa za'il wujidat lazzatu adatin kaza'il qubidat yake shafan mace idan mutum yana da alwala ya shafi mace to wannan shafan wa qublatun ko sunbatan ta baki da baki to kowanne daga cikin ku in wujidat lazzatu inda wannan shafan wato an samu jin daɗi da wannan shafan ko kumbata ko kuma ko da ba a samu jin daɗi da wannan shafan ba an yi shafa da niyyar jin daɗi a halayen da guda duka su alwala ya kai dalilin ta qira'a ta hamza hamza matu nisa a falar ta jima'a hamza da kisa'i sun karanta hamza matu nisa daga lamata yanni jumhurin kura sun karanta hawla masjid sa'a mulamata din yana nufin tarawa da mace lamsu kuma yana nufin shafanta saboda haka dalilin wannan zai fito ne a ni zai fito a kira'a ta hamsa da kifayi shi sa yake cewa duk mutumin da bai kenne sanin kira'o'i ba to za a iya samun dalilin wata mas'ala a cikin qur'ani shi bai san dalili ba saboda dalilin ya fito a cikin wata kira'a da shi bai san ta ba ko ya fito a cikin wata riwayar da shi bai san ta ba kamar da sautari muka yi rigima da wasu a kan cewa ba a cewa dan manzon Allah ana makafin yana roƙo dan manzon Allah ba na ce Qur'ani yana ba da umarni cewa dai iyaye dan dangi ma a yi roƙo
ko kuma lokaci ku da kuna cewa ba a cewa dan manzo Allah shi akwai wani wanda dangin sa ya fi manzo Allah sallallahu alaihi qur'ani yake cewa wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham aqra'ata hamza annan da kuke roko da shi dan Allah kayin kaza dangin ku da kuke roko da su dan babanka dan ma'aikinka dan kiyayenka iyayenka kakanninka kai qur'ani yana haƙiƙa wannan kai kuma kana cewa a ce dan manzo Allah bai hadisa ba danginka ko iyayenka sun kai manzo Allah ne wannan dai yana biyo asalin rashin sanin kima'o'i ne na cikin alqur'ani to saboda haka wannan shine dalili idan mutum ya shafi na ce da niyyar jin daɗi ya ji daɗin ko bai ji ba in dai da niyya shi kenan a lokacin da ta kai ko kula da shafar duka abu guda ne illa iyaka in an ce shafa ana nufin da hannu ne tumbata kuma shafa ko haɗuwar baki da baki saboda haka duk shafa ne hukuncin ku ɗaya da dukkan ku ɗaya matsala ce kwaya ɗaya shi ne insafu mar'atin kaza masu zakar والشك في الحادث كفر من كفر يك انصاف مرأتي هكذا ما شيء تنزل كياس التشكيل الأول والثاني من متى كريا متى الورا ينا دليلين ينا ده كل شيء شافن ذكر وكذا مس ذكر هكذا شافن ذكر الأول والثاني إنك شافا بكذا الورا دليل سدك يا ذو أشكال هذه في كذا يا من ذو سلام ما ينشيوا أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ثم تنين دا يشافي الأوسطة ثم باكي المنقاش دا الولا ثم تدى تشافي فرجك فباكي المنقاش دا باكي دا الولا إمام أحمد نير ويتو لكما الإمام البيهقي في السنة الكبرى بايم ونن شافا ذكري إننا دا حديث شهر الري حديث الكبرى hadisin kusura hadisi ne shahararre wanda kotari ana rikima tsakanin hadisin da kuma hadisin ba san din ali al-adi wannan hadisi amma maganan gaskiya hadisin kusura ya ci inganci hadisin kusura hadisi ne wanda yake hadisi ne wanda yake sai shi ne hadisin da yake cewa idza masa ahadukum zakarahu فليتوضأ دون تشكيل كليشة في الأمر الصح ويجري سايك الوراء إمام الترمذي يرويكو دا نسائي دا أبو داود دا إمام أحمد دا حاكم دا ابن قبيمة حاكم دا ابن قبيمة تنسليها تعالي هل شيء يونيك شيوا إنما يزعيه حديث سطرة من لا يزعب إليه yake duk malamin hadisin da kaga ya ce ma hadisin kura hadisi ne da yake to hadisin ka ba ni rayi kai amma magana gaskiya hadisi ne wa shakku fil hadath hakanan yana cin abin da zai warware alwala shakku a hadisi shin ina da alwala ko ba ni da alwala na yi laifi kafin na yi alwala ko ba ni da laifi ba dalilin wannan wani mutum ne ya kawo kuka manzon Allah yana yawan samun waswasi a zuciyarsa da shakku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yantari hatta yasma'a sautan aw yasjuda riha ana wannan hadisi yana nuna ma duk mutumin da yake da shakku a zuciyarsa yana da alwala ko ba shi da alwala to alwalar sa ta kai saboda ba a ibada sai da jiki kufru man kafa haka nan alwala tana karewa da ridda idan mutumi ne yana da alwala sai ya ridda ya furta wata kalma ko ya aikata wani aikin da zai furta shi a shi inda kotari a yau ba a san da yawa daga cikin abubuwan da zai furta mutane cikin mutumi ba shi yasa ake sakan baki ake faɗar komai ko komai za a iya faɗa musamman akan manzon Allah manzon Allah abu kaɗan ne za ka aikata da su al'adadi tare da shi za ka fita a mutum cikin haramci tunda Qur'ani yana mana batu in an yi surutu duk wanda ya yi surutu a gaban manzo Allah ya yi ridda ya kafa ka duba surutu fa ka duniya an tahabab a'malukum wa antum la tashkurun. Dalilin wannan la'in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Duk mutumin da yayi kafirce to ayyukansa gaba daya na ibada su bushe shi har da alwala. Haka waman yattabi minkum ad-dini fa yamut wa huwa kafir fa ulaika hafizat a'malihim fi dunya wal akhirah. Haka waman yafrud al-iman fa qad hafiza a'malahu. Saboda haka wannan ayoyi su ne dalilin wannan. Wa yajibu istibra'u al-aswatayn ma tamkin wa natri zakarin wa shaddada. Yace bayan ya gama kirga mana abubuwan da suke gurgure a wada su 16 ko wanne ne fadi da dalilin sa in ba aya ko hadisi shi ya kawo su mas'aloli su ma suna da dalili. Shi ne yace wa yajibu istibra'u al-akhbathayn akati al-akhbathayn imma ana nufin hukuli da gaba da baya imma ana nufin ba haya da tsari. Ba a yi da fita ta baya, fitsari yana fita ta gaba. Idan fitsari ne ka yi ta tsaya ka tabbatar ya gama fita shi ne Ibrahim sa. In ba haya ne ka yi ka tsaya ka tabbatar ya gama fita su nan kawai. Dalilin wannan hadisi a shahararre Bukhari da Muslim suka rawaito marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabrayni قال إنكما لا يؤذبان وما يؤذبان في كريم أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستكب من بوله. بخاري بن مسلم ذكر عنه ولا هي جميل استبراء قبل دزبر إن كيف تأيي تركي كجارة كفر يفتك بقى إن كيف هي تركي كجارة كفر يجمع فتاه domin in kai sakaci baka istibra'i fitsarinka ko bahayanka to za su janyo maka azabar kabari bayan kam ma santi tare da santi. Santi din shi ne ka kama al'auraka ka dinga matsewa a hankali har fitsarin ya gama fita shi ne santi. Wa natri zakari sannan kuma kaɗa zakarinka saboda ke gama fita gaba daya. Akwai hadisi guda ɗaya ne ya zo a kan kaɗa al'aura domin fitsari ya gama fita, malamai suna da isantar shi. Shi ne idan ba da a haɗu faliyantir ko faliyantir ana cewa natara yantir ana cewa natara yantir ko ba da nasara ko ba da taraba. Saboda akwai wannan hadisi da yake kuma da yawa. Ya ce wa shaddada ay wa da shadda karka tsananta wajen tatse al'auran ku kuma wajen kadawan saboda kada su janyo maka da sha'awa. Wajaza istijmaru min bawli dakar ka za'i illa ma kathira min tasha. Ya ce za'izi ne ay istijmari. Istijmari shi ne yin tsarki da tutse ko abin da zai wakilce shi ko dambe ko kara. Amma sharaɗinsa shi ne ya kasance ba abu ne mai kaifi ba ko mai zafi zai cutar maka da al'aura. Ya zamo ba abincin wani halitta ba ne. Kamar yadda manzo ya hana a yi istijmari da kashin tumaki, ya hana a yi istijmari da kashi. yace innahu ta'amu ta'ifatin min al-jinn abincin wasu aljinni ya hana. Kuma kar ya zamo abu mai tsada kamar misali kana da fiye ko tana ɗaya a ciki ba za ka yi fitsari ka cire ka goge da shi kuɗi ne yana da daraja ba a yi da wannan. Kar ya zama abu mai kima abu mai tsada kuma kar ya zama su haƙƙin wani ne ka yi fitsari bayan ka san dan wani ka matsa gaban katangar ka goga a cikin katangar ba kayan ka bai ba haƙƙi. To wannan duka bai halitta ba. Istijmari sananne ne shahararre hadisai da yawa sun zo daga cikin hadisan hadisin al-Imam Bukhari cikin sahihin sa yake cewa wa man istijmara falyutir. Duk mutum da zai istijmari tsarki da dutse ko da tanguri ya yi da wuce ma'ana ɗaya ko uku in ukun bai gama ba to shine zai koma biyar wato na cewa kariya wuce uku daya ko uku shine wuce biyar shi kuma istijmari yake min bauli zakar ana yin sa ne daga fitsarin namiji zai yi mace ta yi fitsari ta yi istijmari kuma da baya zuwa zuwa gare shi kaza idan kamar yadda shi ma za a iya yin sa a bahaya ba ruwa a kusa da kai shi ne ka goge bahayar da wani dabbobi ko wani kara wannan namiji da mace duk zai na bahaya kuma fitsari ne kuwa sai namiji lama kafira yin ta sha amma idan bahayan ya zama so da yawa ne ya tsaye wannan baya zuwa istijmari sai dai a yi amfani da ruwa wannan duk da dalilan da sun gabata a ciki wannan hadisin da muka karanta wanda Imam Ahmad ya rawaito da Imam Bayhaqi ko wannan su suka rawaito shi ne hadisin da aka rawaito a sanadi shahararrai Amru bin Shu'aib an abihi an jaji har su yi iyakiyar sa ta ilmi hadisi ke cewa wa ma li amri bin Shu'aib an abi an jaddihi fal aktharu na tajjadi yace wannan sanadin aka rawaito an amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi yawancin malaman hadisi kuna kafa hujja da shi ma'ana hadisin da aka rawaito da wannan sanadin hadisi ne sai hamlan li jaddihi ala sahabi kasancewar shi jaddin kakan amru bin Shu'aib sai wato sahabi manzan Allah tunda sahabi manzan Allah ne ko an san shi ko ba a san shi ba ibahabu sahabi la yasih kaida shi kuma da mutsara dan ba an bata masa sunan sahabi ba a hadisi in dai an tabbata sahabi ne to baya cutar ma hadisi ne wanda yake tattace da shi shine fa aktsaru na tattace fara'id al-husn farallan al-wala فصل فروض الغسل قصد المنتظر فور أموم الدلك تخليل الشعر يتوانا فصل ينا ما بياني أكم فرلن وانك نفرق قصد نية وان دليل سياك باشا أقوة عبارة إنما الأعمال بالنية هو بالنية لمفرد أو سيوايا يمتظر نية wacce za a halarto a zuciya wanda ya yi ikirazi ne cewa niyya ana yin ta ne a zuci faurin kuma mun ga ya muka yi dalili a baya shi ne walat jerarta farallan wanka din sannan umumu darki dal kuma shi ma bayanin sa ya gabata saboda ku dauko ta kaida muhimmiya an ce duk dalilin da ya zo na alwala dalilin zai shiga wanka ma'ana duk ayar da ka kafa hujja da ita a babin alwala to za ka iya kafa hujja da ita a babin wanka duk hadisin da ka kafa hujja da shi a babin alwala za ka kafa hujja da shi a babin wanka amma ban da aka ba dukkan abin da ya zo aya ko hadisi a kan wanka sai zama dalili a kan alwala ku ɗauki wannan ka'ida ce kimiyya dalilin wannan a cikin wanka akwai alwala gaba ɗaya saboda babu wata gaba cikin gaɓoɓin alwala wacce ba a wanke ta a wanka amma ba dukkan gaɓoɓin da ake wankewa a wanka ba ne ake samun su kuma cikin alwala saboda haka duk hadisan da muka karkaranto dalilai na alwala duk za su shigo wannan baki na wanka faurin dalilin da ya gabata hadisi kuma dalku dalilin da ya gabata hadisi a fulani zai fi afi wanda utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutum fa ja'ala yadu ku jira'ai wannan dalilin zo illa ya ka anan ya ce umumu dalki ne saboda yana nufin gaɓoɓin alwalan gaba ɗaya a shi ɗaya kamar yadda a can yana nufi gaɓoɓin wanka gaba ɗaya a shi ɗaya a can yana nufi kuma gaɓoɓin alwala takhlilu shi'ar sannan kuma a alwala wajibi ne tsatse gashi ma'ana shigar da ruwa tsakankanin dalilin wannan hadisi sai da Aisha cikin sifar wankar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i yake fa yukhallilu biha usul sha'ri dan kuma ya kasance zai shigar da ya tsinta cikin ruwa sai ya tsatse shi cikin gashin sa. Imam Bukhari ne ya rawaito sahihin sa da muwatta da mali cikin muwatta fa fatabi il khafi ya misla rukbatayn wa tibki wa rukbi wa bayn al aliyatayn yace kai bibi duk wani gun da yake gun gun oreye yace misla rukbatayn kamar karkashin biyoyi abin nan biyu wannan kaga in baka mai da hankali ba za ka gama wanka ruwa bai taba wajen ba wa tibki kamar karkashin hammata haka wurgufi kuma tsakankanin cinyoyi dungu-dungu tsakanin cinya wasu malaman buga suna cewa an ce a rukuku ana nufin dukkin da yake dungu ne a cikin mutu abin da ya fi shahara shi ne tsakankanin nan dungun cinya da nan shi ake nufin rukuku wasu kuma suna cewa ma ƙasa da gwiwa ne rukuku wannan shi dai nuna ma an can wancan maganin da muka cewa kawai rufu a larabci shi ne fiɗin da yake rufu kasafai ruwa ba zai ita wajen ba wa bainal aliyatayn da kuma tsakankanin cinyoyi guda biyu kaga zahirin ibnu ashir yana nufin rufu din tsakankanin ƙasa da cinyoyi ne guda biyu tunda ya ambaci tsakankanin cinyoyi guda biyu dalilin wannan kuma shi ne wa in kuntum junuban fatahharu biha saboda ba za a ce kayi wanka ba sai dukkan jikinka ruwa ya taba akwai hadisin da yake nuna cewa inda za ka yi wanka gashi baya ɗaya a kanka ruwa bai taba ba ma ba ka da wanka saboda haka aka ce ka jiji duk wani lungu-lungu tsakankanin biyoyi da hammata a rufu da cinyoyi guda biyu duk ko ina ka tabbatar ruwa ya shiga wa tilli ma a tura bin mindili wa nahawihi kal hadbi wa tawkili kasancewa ana so ko ina ruwa ya saba in akwai inda hannunka ba zai isa ba misali mutumin da yake da wani an yanke shi hannu har zuwa gwiwar hannu ko na hannu ɗaya ko hannaye duka ko ta dama ko ta hagu to akwai inda ba zai yiwu ya zuba ruwa ba kuma ko ina ruwa ya taɓa ɗin ya zama su wajibi ne tunda Allah ya ce la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha to wannan yake zai iya isarwa da dindindi da wani hankici yake ka isar da ruwa zuwa inda isar da shi yake da wahala ko yake maka kunci kai amfani da mindili wani hankici wani hankici da abin da ya kama da shi kan habili ko igiya wata taukiri ko kuma ka wakilta wani nisa kai ma ruwan wannan mutum ya watsa zuwa ya wanke ma wannan mutum shi ne ba da mantuku suke cewa wanda zai wanke ma wannan wajen ya kasance wanda ya kasance dai ba mace ba ce saboda kada kuma ya zama to taɓawa ana cewa wai al-malbuku kallani idan mutum aka taɓa shi kamar shi ne ya taɓa za a koma wancan matsala da muka yi magana a kai dalilin wannan hukunci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين يتي سنن وانكا جنبا مضمضة كركرا باكي ghasulul yadayn bad'an, farkon wankan ka wanke hannayenka farko. Madmadatun hadisi ya gabata a cikin hadisin alwala, wankewa kuma na farkon ya zo a hadisi sai da Aisha, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza tasala min aljanaba bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati. Hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Malik ne suka rawaito cewa manzo sallama idan yana wankan janaba farko hannunsa zai fara wankewa. To shi yasa Ali yake ghassul yadayhi bad'an, farko kenan. Walisti shaku, wannan kuma ya gabata a hadisin alwala cewa istinshafi sunna ce cikin alwala. Sukubul uzlaini, haka nan shafan ulin kunnuwa, ulin kunnuwa nan ne kadai kawai a wanka ake shafan sa, amma in ba nan ba ko ina a wanka wanke shafi, zaka dau ruwa hannayenka ya tsanka wannan yake da cike yake shafi ulin. Ba a tura ruwa saboda kada ruwan ya shiga cikin kunnen ka ya cutar da shi. Hannunka cikakken za ka shafi ƙulin abin nan kunna. Sauran wurare gaba ɗaya wanke su ake yi. Dalilin wannan kuma shi ma ya riga ya gabata a shafan kunnuwa. A shafan kunnuwa ya gabata a cikin alwala. Mandubu bulfadu bi ghasli al-adha, mustahabin wankan janaba farawa da wanke datti inda na jasa maniyyi ya taba. Wannan ya zo a hadisin sahihu Muslim a cikin sifar wankar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha take cewa thumma saffa al-ma'a 'ala al-adha alladhi bihi yadayhi, farko yace sai manzo ya zuba ruwa akan adha inda yake cikinsa da hannunsa na dama ya zuba ruwa a ciki. Wannan ya zo hadisi ne cikin sahihu Muslim daga Aisha. Tasmiyatun, haka nan farawa da jikininta ya gabata a dalilan alwala. Mun ce hadisin Tirmidhi la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah, wannan da'ifi ne, amma hadisin Nasa'i tawaddu'u bismillahi ay qa'ilina bismillahi, wanda Nasa'i ya rawaito wannan kalibi ne ka fara da jikininta. Akwai kuma hadisi wanda kullu amrin jibali la yubdau fihi bi bismillahi fa huwa afa, wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ne ya rawaito shi. Kun san idan aka ce muku hadisi Imam Ahmad ne ya rawaito, in baya daga cikin zawaidin ɗansa, shi yasa duk mutum da yake so ya san hadisi ya tantance hadisan da Imam Ahmad da kansa ɗin ya rawaito, da kuma wanda ɗansa Abdullahi ya rawaito a zawaidin shi. In dai hadisi Imam Ahmad ne da kansa ya rawaito baya cikin zawaidin ɗansa, to ba hadisi da yake a wajen a kannan hadisin sa hasan ne. Shi san nan ce ma rawahu Ahmad, hankalinka ya kwanta ka kafa hujja da wannan hadisi. Al-Imam Suyuti yake cewa ad-da'ifu alladhi fihi qaribun min al-hasan, yace musnadin Imam Ahmad hadisin da'ifin da yake cikin yana dab da ya zama to hakan ne. Amma a zawaidin ɗansa akwai hadisi da yake, saboda shi ɗan nashi akwai makari a kansa. Ɗan nashi ɗan Imam Ahmad akwai makari a kansa, wannan ba bahargin tattaunawa a kan hadisi a gane. To saboda haka wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito. Shi ne yake tasmiyatu, tasmiyatu ra'asihi kaza, haka nan wanke kansa yake sau uku, shi ma mandubi ne mustahabi. Dalilinsa ya zo a sifar alwalar, sifar wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta rawaito afada alma'a alayhi thalath marrat, manzo sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa a kansa har sau uku. Saboda haka wannan hadisi shi ne hujjar wanke kai sau uku da taqdimu a'dha'il wudu'i, gabatar da gaɓoɓin alwala. Ya gabata hadisi Ummu Atiyya ibda'a najmayani niha ومواضع الوضوء فيها ومنها حديث أم عطية لو كان قاور إرمان زالة مسلمة من البخاري رويته من ذلك المسفار وينك دام دامنك ذلك دام عن دام كفر دام سفارة وانا sannan yake fara da wuraren gabobin da ake wankewa a gona shine dalilin wannan matsala taqdimu azaa'il wudu'i kinda kuma karancin ruwa kuma dalilin sa ya gabata a hadisin Sa'd bin Abi Waqqas atil wudu'i israhun qala wa in kunta ala nahri jari wanda ibnu majah ya rawaito daga baya daga cikin dalilansa kuma ya gabata kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattasilu bi sa'i ila khamsati amdad wa yatawaddu bil mutti wanda imam al-bukhari ya rawaito da muslim da abu daud da kuma malik a cikin muwaffa wannan shine dalilin amfani da ruwa kadan a wanka hakan a baya a alwala wato fi a'ala farawa da sama wannan shi ma ya zo ne a cikin hadisi sahihi wanda imam al-bukhari da muslim da nasa'i suka rawaito fa bada'a bi shikki ra'sihi al-ayman thumma al-aysar wanda sallallahu alaihi wasallam da zai wanka ya fara da gefen kansa na dama sannan gefen kansa na hagu sannan kowa kai din shine saman jiki kai shine saman jiki kaga kenan hujja da dalilin farawa da sama a wankan janaba shine wannan hadisi sannan daidai wannan lokacin hadisin kuma yana bada dalilin farawa da dama tunda yace fa bada fi shikki ra'sihi al-ayman dama thumma al-aysar na'u shine bad'un bi a'la wa yamini kutuma duka ajiyin tudasha sauran kama guda ɗaya sai ya zama uku tabda'u fil ghusli bi farjin thumma kuf an masrihi bi batni law janbi al-afuf yace tabda'u fil ghusli bi farjin wajen wankewa ko fil ghusli wajen wanka yace zaka fara ne da wanki al-awra wannan ya riga ya gabata a hadisin Aisha thumma tabba al-ma'a ala al-adha alladhi bihi yaminihi kamar da muka bayyana cewa zaka fara da wanke al-awra thumma kuf sannan ka kame an masihi ka kame daga shafansa yana nufi idan ka wanke al'auranka to daga nan kuma zaka karka yadda bayan ka wanke shi ka taba har ka gama alwala ka taba shi tabawan nashi bi batni cikin tafin hannunka aw janbil akuf ko kuma gefe-gefen tafin hannunka al'akuf din jam'i ne na kaf aw isba'in ko kuma tabawan da yatsa karka kuskura ka taba da ɗayan thumma idza masassahu idan ka kuskura yace ka shafa a idmin alwudu'i ma fa'alta duk abin da ka aikata bayan ka shafa to dole ka maimaita to saboda haka idan ka wanke al'auranka to har ka gama alwalan karka taba shi idan ka taba to zaka dawo ka maimaita wanke gabobin alwala saboda tabawa alwalan naka kamar da muka faɗi dalili to ya bata ma alwalan da ke cikin wannan wankan naka amma idan baka gama al'auranka baka taba al'auranka ba har ka gama wankan to a wannan lokaci ga kada wanka ga kada alwala gaba ɗaya dalili wannan shine dalilin hadisan da suka gabata حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ والنشيد دليل ونم مسألة هكا حديث بصورة ليكباتا من مس ذكره فليتوضا. موجب الغسل abin da yake wajabta wanka. Mujibuhu haidun nifasul inzal maghibu kamratin bifarjin afjar. Yace abin da yake wajabtar da wanka na farko haila, idan mace ta fitar da cikin haila na al'ada, to wanka ya wajaba kanta lokacin da yake. Dalilin wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wayas'alunaka anil mahid qul ba'da فاعتدل لساعة المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن. انفاق هكذا جن حيث ونفاق نفاق جن حيث. ودليل من حديث عائشة نفست أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها لمحمد بن أبي بكر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها فتتصل. أقول أرور سيد عائشة أسماء سنجي حجي سي جن أبن تفادة سي من دعال لا يؤمر سي أبو بكر سيوا يؤمر سيتا انتقام تي وانكا وانا بينونا ما نفاس يسين لنا وجبت وانكا كما يدعي لا يتي وجبت وانكا. فبدا شي قرآن بيما كان أكن نفاس sai a kawai waɗanda suke fassara kissar annabi Ibrahim alaihi salam suke fassara fadahi kasina suke cewa ma'anansa fani sanati fas. Wannan kuma kauli ne marjuhi musamman aka koma wajhin duka tafsiri ne khafi wanda bai da tafsiri yake. Shi Qur'ani yayi magana akan wannan ne akan haida, bai yi magana zahiri kalara akan nifas. Sai da mu dalilin wannan hadisi na Aisha wanda a Bukhari ya rawaito mana. Inzal kuma shi saukar da nutfa maniyyi shi ma zai wajabtar da wankan janaba. Wannan yana da dalilai da yawa. Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha wata mata ta zo ta tambaye ta tana kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. تقول أم المسلم صلى الله عليه وسلم فهل على المرأة من حيض إذا هي حملت فهل على المرأة من غسل إذا هي حملت شم شيء إذا كي مفركي تو أقوي وانكاد يكي وجبا كنت مزميشي قال نعم إذا رأت الماء. Akwai wanka yana wajaba a kanta in ta ga ruwa, ma'ana idan maniyyi ya fito mata. Wannan shi zai nuna maka to fitan maniyyi yana wajabta wanka. Haka aya in kuntum junuban fatahharu, wannan aya ɗin maghibu kamrati, haka nan ɓacewar kan al'aura kan azzakari cikin farjin balagaggiya. Ko da kowannensu zaɓi bai kawo majini ba, wannan yana wajabta wankan janaba. Dalilin wannan hadisi ne wanda yake wanda Imamu Malik ya rawaito cikin Muwatta da Tirmidhi ya rawaito a Jami'insa. Idza jawaza alkhitanu alkhitana wajaba alghusl. Khitanu na farko yana nufin al'auran mace, khitanu na biyu kuma yana nufin al'auran mata. Ma'ana idan kan azzakarin namiji ya shiga farjin mace, to a wannan lokaci wanka ya wajaba hatta ko da bai kawo majini ba. Shi yasa ya ce farji asjal ɗin nan an rawaito asjal, an rawaito isjal. In asjal ne jam'i ne, in isjal ne masdari ne. In ya zama masdari kuma zai zamanto maf'ulul mutlaq ne na maghibu ta, zai zamanto asalinsa isjalan ne. Tukunna aka yi wukufi a bisa lugha ta Rabi'a aka yi tukunsa. Kamar ya ce ne idan kan al'auran namiji ya ɓace a farjin mace, ya ɓacewa sai gayara lafazin a babi na ka'ada zaidu fi dusar ko jalasa zaidu kuuda a bisa wannan baji wal awwalani mana al wata ila musul wal akhira wal akhira li qur'anin qur'anin khala yace abubuwan nan guda biyu na farko haida da nifas to suna hana kusancin mace har zuwa lokacin da za ta yi wanka kamar yadda Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna haida da nifas wal akhirani na biyu na karshe da muka ambata kuma inzali da kuma bacewan kan al'aura qur'anan khala su kuma suna hana taɓa qur'ani duk mutumin da misali yake da janaba da nau'o'insa guda biyun nan to bai halitta ya taɓa qur'ani ko ya karanta qur'ani ba wannan matsala shi ne wacce alhamdulillahi mun rubuta risala doguwa a kanta da suna farko qur'ani majidi saboda rudanin da ake yaɗawa cewa mutum mai janaba zai iya karatu qur'ani zai iya taɓa qur'ani saboda wulaƙanta qur'ani mutane da ba su tsotsar qur'ani ya huta ba ba su bar allah ya huta ba ba su bar manzon allah ya huta kowa ya yi alfaka shi shi ne muka yi wannan littafi wanda suke da labararin na shirya za su gani a shi daga cikin waɗannan hadisai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu al-qur'ani shay'un laysa shalaba wannan hadisi za ka ga takribin sa cikin wannan littafi Albani ya da'ifanta suka kawo dalilai da suka tabbatar da cewa ya da'ifanta ne saboda ya saba wa ra'ayinsa na halalcin mutum mai janaba ya karanta Qur'ani ko ya taba shi amma Al-Hafiz Hajar Aminul Mu'minin fil hadisi ya ce akalli darajar wannan hadisin hadisi ne hasan mun kawo da sai kusan 10 wanda suke tabbatar da cewa Qur'ani ne janaba baya iya taba shi abin da yasa a nan ya ce wal akhirani zahiri yana nuna cewa mai jinin haila mai jinin nifasi za su taba qur'ani saboda su din dauke musu harashi wa ma ja'ala alaykum fi dini haraj yanzu mace aka ce misali muhaddaciya ce duk lokacin da ta haihu ba za ta yi karatun qur'ani ne da mace yanzu ya yi ko duk lokacin da ta yi haila ba za ta yi karatun qur'ani ba ita hafi za ce za a nemi qur'ani in ta ra'a rasa saboda qur'ani kawai da manzo ya faɗa ne a shaddu tafallutan min al-ibni fi uqliha ba qur'ani yanzu ne za ka nema ka rasa in ba ka karanta ba kar ka ji da cewa wai kai mahaddaci ne to saboda haka ne aka ɗauke muku harashi din wal kullu masjidan duk wannan abubuwan da muka ambatar nan duk suna hana shiga masallaci dalilin wannan hadisi sahihi manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la uhillu al-masjida li ha'idin wa najidin manzon sallallahu alaihi wasallam yake ni ban halatta wa mace mai haila ko mai jaraba ya shiga cikin masallaci ga aya kuma ta cikin Qur'ani ya yi wanda zai amu la taqrabu salata wa antum sukara salata innan yana da ma'anoni guda biyu akwai hakika akwai majazi hakika la taqrabu salata sunan sallah majazi la taqrabu salata sunan masallaci min babu itlaqi juz'i wa iradati kulli dun sallar ne aka kira shi sallah kuma ya ce la taqrabu masjida wa anti qaran kalma ce eh aka ba ta ma'anoni guda biyu dalilin wannan can gaba yake illa adiri sabili hagin sallah tana da hanya ne da ake bi sallah ba ta da hanya sai masallaci ba akwai hanya za ka yi shigo wata wannan kofa ka fita ta wannan kofa kamar wannan ne saboda haka wannan shine dalilin wa'annan abubuwan gaba daya suna hana shiga masallaci wa sahaa wa kullu masjidan wa sahaa liqtisal mithlu wudu'ika yace sahawin wanka da abin da ka mance ka bari ko abin da yake warware wanka mithlu wudu'i kai shi kaman sahawi ne na alwaranka walam tu'idu wa yace duk wanda kai bi shi kai muwalatin sa da fawu ka aikata daidai ba za ka mai ta shi ba amma wanda ba kai muwalatin sa ba a bisa wancan tafsirin da muka faɗa ba za ka mai ta shi hukuncin su ne kamar da sun gaya muku kaida cewa duk dalilin alwala yana shiga alwala, duk dalilin alwala yana shiga wanka. Fasulun fi tayammum, fasulun li khawfi durrin aw adami ma aw idmin at-taharati tayammuma. Yace wannan fasali yana bayani akan tayammuma, yace saboda tsoron wani abin da zai cutar. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wa in kuntum marda aw ala safar, in baka da lafiya ka amfani da ruwa zai cutar da kai, zai kara ma cuta ko zai tsawaita warkewarka daga cuta. Aw adamina, ko kuma rashin ruwa, baka da ruwa ma da zaka yi alwala. Aw kamasanya min at-tahara, ada anan tahara yana daukar alwala, yana daukar wanka. Maimakon alwalan kai sai mama, maimakon wankan kai sai mama. Akwai da yawa wanda hankalin su bai gani ba a yi sai mama saboda wanka. Idan mutun yana da janaba ba shi da lafiya, in ya taba ruwa bai haraka, ko in ya taba ruwa cutar sa zai dade bai warke ba, ko ba zai warke ba, to zai bar ruwa sai ya ce mama ya sanna. Akwai janaba a jikin sa kuma zai sanna, bai sallan da wannan sai mama ne ya haɗa. Kamar da yawa mutane sai mama kan za hankalin su bai kauka, kuma ni ke kawo ba a karɓi sallar ba. Saboda yi shari'a sabanin hankalin ka ne, abinda kawai shari'a ya ce kai kawai kai ba ruwanka, kai daga kake so aljanna kake so za a baka za ka shiga, kar ka ce kai hankalin ka bai kauka ba. To shi ne shi a wid min at-taharati tayammuma, kamasanya a kai mama daga alwalan ko wankan, maimakon alwala ko wanka ka zo kai ce mama. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo su gaba ɗaya a aya ta wa in kuntum marda aw ala safari aw jaa ahadun minkum min ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu tayyiban. Wa in kuntum marda din shi ne li khawfi durrin din da ya faɗa, saboda tsoron wata cuta. Aw adanima ɗin kuma shi ne falam tajidu ma'an ɗin. Aw idmin at-taharati tayammuma ɗin shi ne fatayammamu sa'idan tayyiba. Wa salli fardan wahidan wa intaqil janazatan wa sunnatan bihi tahim. Yace da tayammama amma kai sallar farilla lokaci ɗaya kawai, lokaci ɗaya. Dalilin wannan حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وندا امام دار قطب يرويته يكي سوى من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة. يجي عبد الله بن عباس إما الآن صحابيك كشي من السنة سنة نسل من ذا أن لا يصلى إمام الطيوري شمع الفيرت هنا شوى وليؤطى وليؤطى فيكم الرفع في الطواب نحو من السنة من صحابي. أعني للوقة من الصحابي يكيب من السنة كذا لنا نفس من ذا الله اللي يفعل ومن ذا الله اللي يفعل دارة تقديني يرويتو تنوكم إمام البيحكي كما يرويتو لك هديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى سوى ذاك كركة أوكا ويرأييني من قرطة جيك شوى ولا تصلي أفره بذفر بيكو karka kuskura da taimaman azhar ka salla shi sallan asar ba ba ai bane hadisi ne. Wa in tasil janazatan, yace bayan kai sallan farilla ɗaya din ka hada da sallatan gawa, sallar gawa, wa sunnatan, ko ka hada da sallan wata sunna ta nafila bihi da wannan farillar, yace tahil yana halatta. Min baɗi a wuda tunda da taimama an yi sallan farilla, to me zai hana a yi sallan gawa ko a yi sallan sunna da shi? Wajaza lin nafl ibtida, yace kai tsaye ma saboda kai nafila za ka yi taimama. Misali kawai ka yi taimama ba ka da ruwa, ka yi taimama dan ka yi nafila. Wannan duka min baɗi a wuda tunda ana taimama dan a yi sallan farilla. ويستبي الفرد للجمعة حاضر صحيح حاضر صحيح وإن حاضر صفاء الليل يستبيه ويستبيه حاضر صحيح يتدوى ديك مذو من جدا بامي بلا غروبة للا فيا يتدوى إيا حللت صلى فلله لجمعة أما بند صلى الجمعة أبو ذاك الفرد إن مفعول به مقدم حاضر فائل ليل وآخر معنى مزول جدا لا شيء بقي على صلى فرلا لتيمما أما فرلا دبا جمعة بشي ليس أتوار الجمعة أبن ليس أتوار الجمعة سبو دا أفي بي وحلا كفل شوى ما تصلى الجمعة سنة ديوة أشي كازو مصلى الجمعة zaka yi sallah ba ka da ruwan taimama duk yawan mutanen da suke zuwa juma'a na sa mutum ɗaya da zai ɗaya goma ruwa a shirka kaga wannan zai nuna maka sakaci ne kawai sakacin ka ne saboda yawan masu zuwa juma'a ko da adadin da ake bayarwa mutane goma sha biyu ne a tsari irin na da ƙauye gari ɗan ƙauye gari a cikin masallatan nan kace to ni ba ban da ruwan da zai a gaba wani zai yi sallaka wa ta ku da yi ku kuma yi mu ruwa kai a gaba saboda haka da zaran kai sallar juma'a da taimama to akwai sakaci a kanka saboda wannan sakacin ne aka ce ba a yadda kai sallar juma'a da taimama dalili ne din sa kuma shi taimama din abin nan shi ta sallar juma'a din maimakon sallar azhar kauni sayyidi musamman a malikiya bajali ne na haza saboda idan ba ka da ruwan da za ka yi alwada to juma'ar za ta sauka a kanka lokacin da ka samu sai ke azara waɗanda suka ce za ka iya yin sallar juma'a da taimama su a gunsu sallar juma'a ɗin ba bajali ne na haza ba sallah ne mai zaman kanta in ba a ranar juma'a ba ba a yi irin ka to saboda haka idan ka bar sallar juma'a ta barka kamar ka bar kutuba ne ta barka saboda ana yin kutuba in ba ranar juma'a ba to da abin da ba a yin sa sai ranar juma'a ya barka gwara ka yi abin da taimama wannan yi ne wajibi wajibin malikiya kuma badalin azhar ne in juma'a ta barka ma in ka samu ruwa sai kai sallar azhar wannan shi ne saboda haka kasafai karka ga wata matsala amma za ba wai kashi abin ba shi da jini saboda ba da jini ne ya rike mana furudu ta yamma mi farallan ta imama furudu hu mafuka wajen hanyar ya dai dilku iwon niyya su kula tarbace farallan ta imama farko shafan fuska na biyu kuma shi ne shafan hannaye zuwa wuyar hannaye shi ne ku'i saboda Qur'ani cewa yi wa famsahu bi wujuhikum wa aydikum wa famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ko bai ce wa aydikum ila almarafiq ba saboda haka ni malamin suka ce akhallu ma yasduqu alayhi ismu alyadi ila alqul saboda an ce hannu zuwa wuyar hannu zuwa dirsaki zuwa abu duk gaba ɗaya hannu amma suna na farko da zai ɗau sunan hannu shi ne zuwa ku saboda haka ka ci to nan ne shafansa ya zamanto farilla nan ne shafansa musamman ma da ke a ƙasa za a yi wannan taimama ɗin wanniya to haka na niyya farilla ce waɗannan farallai guda biyu Qur'ani ya yi nassi a kan su kun tsawo bi wujuri kun wa aijikum ko wa aijikum minhu a cikin surat al-ma'ida niyya kuma ta gabata a cikin alwala kuma farilla ne a kowace ibada innamal a'malu binniyati ko binniyati da ikhwani riwayoyi ne duka kula darbatain haka dafa kasa na farko cikin biyu wanda wannan ya zo a cikin hadisi Ammar bin Yasir saboda kamar yadda a alwala hadisin Humran mawla Uthman ya shahara hadisin Abdullahi bin Zaid bin Asim ya shahara to haka nan to babin taimama kuma hadisin da yafi shahara shine hadisin Ammar bin Yasir wannan shine shahara wanda manzo sallama ya tafa da tafawa na farko ya shafi fuskar sa hannaye ka zaku gaba daya shine wanda Ibn Abdur yake cewa duk hadisai da suka zo na taimama wanda suka nuna za a dafa kasa su biyu akwai ijtihadi ko a matsayin kuwa saboda haka ne dafawa na biyu aka mayar da shi sunna ba mayar da shi wajibi ba kamar yadda zai zuwa ba da sunna thumma al-muwalatu sannan kuma kamar yadda ya gabata dalilin muwalatu shine kawo maudin nan da aka yi fatayammahu fa'idan tayyiban famtahu bi wujuhikum wa aydikum wannan wawdin yana nuna maka muwalati kai ka shafe fuskanka kafin ka shafe hannunka lokaci guda bai daya fa'idun tahura haka nan hu wanda yake mai tsarki abinda yasa qur'ani yake sa'i lafazi ne shamili saboda haka yana daukan kasa yana daukan tsakuwa yana daukan yashi yana daukan duk abin da yake fuskar kasa ne amma in da an ce ka tayammamu turaban tayyiban to in dai ba kasa aka samu ba aka samu yashi ba a taimama aka samu duwatsu ba a taimama haka ne jinsin kasa iri iri da duniya amma saboda hikima ta qur'ani yake sa'idan tayyiban ya hada su gaba daya wa wasulu hadhihi wa waqtun hadara yace haka nan hada ita sallah din da taimama da kuma cewa ba a yin taimama sai lokacin sallah yayi wannan duka farilla ne dalilin su kuma a dalilin ayat alwala yace idza kuntum ila salati faqtilu idan baka tashi yin sallah ba in ka tashi yin sallah ne za ka yi alwala haka nan in ka tashi yin sallah ne za ka yi taimama sannan kuma alwalan da sallar a haɗe suke a cikin aya ta alwala haka nan ya zamanto wa wasu duhadihi da wa waqtun hadara ɗinnan duk dalilin su shi ne idan kun fi da sabaci bayani da dazu muka yi cewa duk abin da ya fito a alwala zai zama dalilin wanka akwai kuma kutusin dalilin wannan shi ne hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yake cewa fa'ainama adrakat rajulan salatu fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu Imam Ahmad ne ya rawaito yake ko ina sallah ta samu mutum a inda yake din a nan masallacinsa yake sannan kuma a nan abin da zai yi alwala ko taimama yake wannan zai nuna maka dalilin cewa ba a yin taimama sai take lokacin da za a yi sallah a hada ta da sallah ba a yin taimama sai lokacin sallar ta yi saboda ayar da kuma wannan hadisi na Imam Ahmad shi ne hadisin Ammar bin Yasir inda yake cewa فضرب بكفيه ثم مسح بهما وجهه ويديه ga dafawan ɗaya ya fada ko to ɗaya ya dafa kafa anan darba ala ni ba duka haka shafa to ɗaya yayi da wannan ɗaya ya shafi fuskarsa ya shafi hannayensa zuwa ko'ina ba wanda Imam Bukhari ne ya rawaito آخره للراج آيس فقط أوله والمتردد الوسط يكي دوان دا يكي ذاتو أمان للي دوا قبك حيثني يكي في عزيز سانوا زي بني يجيلك تصلى دوا كرشان دوكش من يسانوا نقيم صلى آيس فقط awon wanda kuma ya dauke tsammani cewa ta a area nan gaba daya ko akan shi kuma ai ba a samuwa to sai ya ce mama tun farkon sanna ya yi sallar ba wal mutaraddid wanda yana kuma tarasu shi anya za ta samu ruwa ko baraka an ci ta a ba to shi kuma zai kan saurara in ya kai rabin lokaci ya ga ruwan bai samu ba sai ya ce ma sai ya kalla dalilin wannan shine an hada ayoyin da dalilan alwala da taimaman ne gaba daya wanda yake tsammani zai samu ruwa yayi riko da ayar alwala ne faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wanda ya dauki tsammani cewa lalle ba zai samu ruwa ba to yayi riko da ayar taimama fa taimamu fa'idan tayyiban wanda kuma yayi taraddudi kuma yana waiwayar ayar alwala yana waiwayar ayar taimama saboda haka ayoyin guda biyu sune da dalilan shi sunan tayammum sunanhu mas'uhuma bil mirfaqi wa darbatu al yadayni tartibun yaqi wa tartibul baqi mandubuhu tasmiyatun wasfun hamid ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعض يزيد يؤد بوقت إن يكن كخائف اللص وراج قدم وزميل مناولا قد عزم سننه سنونا الولاء سنونا تيمما يتي مصفف ماء المرفقين شافا حنا يزوى في مرحبه dalilin ta shine amali ya rawaito cikin motsa daga Nafi Ali bin Umar yayi taimama fa masaha wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn wa yadayhi ila al-mirfaqayn cewa kenan ana shafa zuwa al-mirfaqayn amma a matsayin sunna wa darbatu al-yadayhi da kuma dafa kasa wanda za a shafi kamar yadda ya zo shi ma hadisi Imam Daraqutni ya rawaito a hakanan Hakim ya rawaito a cikin Sadri cewa fi tayammumi darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al-mirfaqayn wannan hadisi to dafa kasan da zaka yi saboda shafan hannaye to a wannan lokaci ya zama sunna hannayen ana nufin zuwa al-mirfaqayn kenan dafawanka na farko na farilla ne shafan fuska da hannaye zuwa ku dafawanka na biyu na sunna ne shafa a hannaye zuwa biyu hannu ma'adara ku kuli ne ya rawaito da kuma hakim cikin littafi hadisin Abdullahi bin Umar mandubuhu tasmiyatun mutahadinsa shine farawa da bismillah mun faɗi wannan dalilin a alwala tawaddau bismillah imam an-nasa'i ya rawaito haka hadisi imam ahmad a musnadi yake cewa kullu amrin zibalin lam yubda fihi bismillah fa huwa afsah a wata riwaya fa huwa ajfar wannan shine dalilin fara taimama da bismillah waqfun hamid da kuma sifa ta taimama wanda yake abin yafa wannan sifa ita ce sifar da ta zo a hadisin Ammar bin Yaz wanda dazu muka karanta fadaraba bi yadayhi thumma masaha wajhahu wa kaffayhi thumma masaha wajhahu wa kaffayhi kai ka bi wannan tsari wajen taimamanka to wannan shi ma mandubi ne mutahabi nasibuhu mithlu wudu'i yace abinda yake warware taimama shi ne abinda yake warware alwala wanda dazu da dalilan abubuwan gaba ɗaya sun gabata wa yazidu wujudu ma'in za a kara a nan a babin taimama samu ruwa in ka samu ruwa kafin ka yi sallah to taimama ka ta faci dalilin wannan qur'ani cewa ya falam ta jibu ma'an kai kuma ka samu ruwa kabla an salla kafin ya yi salla ya samu ruwa su taimama ta bashi wa in ba'adu ya ji idan kuma bayan ya yi salla ya samu ruwan yu'aik zai maimaita sallar biwakin amma in akwai raguwar lokacin wannan salla misali kai ce mama kai sallah bayan ka gama sallah sai ka samu ruwa sai ka duba agogo kin azhar ne azhar ya wuce gaba daya inda azhar din ya wuce gaba daya idan lokacin ku bai wuce gaba daya ba sai ka sake in ya wuce kuma sallar ka tayi dalilin wannan kuma hadisi ne wanda yake shahararre wanda Abu Dawud ya rawaito wasu mutane guda biyu a tafiyar su suka yi imama suka yi sallah sai da aka samu ruwa yayi alwala ya sake yi shi sakewa da suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama shikenan manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa ɗayan su faqala bi ahadihima afatta sunna shi wanda yake maimaita sallah yace mishi afatta sunna shi wanda yayi alwala ya maimaita sallar kuma yace masa dakal ajru marrataini kana da dada har sau biyu wannan zai nuna ma kenan idan ka samu ruwa lokaci bai kure ba zaka faki sannan zai nuna ma hakan idan lokacin ya kure ba za ka saki ba sannan kuma yace ka fa'ishi lissi wa rajin qaddama yace hakanan wanda yake tsoron ɗan fashi ko ɗan fashi yake tsoro ya san a can zai samu ruwa amma ɗan fashi za su tare shi kawai ya yi taimama su yi sallah haka wanda ya san ba tsoron ɗan fashi ko ɓarayi yake ba amma yana tsammanin in ya je can gaba wancan ƙauyen ko ya je can zai samu ruwa ya ƙi zuwa ya samu sai ya taimama su yi sallah to waɗannan duka to in sun samu ruwa za su samu ruwa inda sauran lokaci za su sake sallar su wazzabirin haka nan marar lafiya asalin zalifin shi ne mutumin da baya iya tashi ko wanda an ɗaura shi kan dabba baya iya zama kaga baya iya tashi balle ya je ya nemi ruwa tunda baya iya tashi kawai ya yi taimaman sa ya yi sallah shi yasa ya ce munawilan kad ajma ai wazzabirin kad ajma munawilan wanda yake baya iya tashi marar lafiya ya rasa wanda zai nemo mishi ruwan shi kuma to saboda haka idan ya yi taimama ya yi sallah in ya samu ruwa sai ya duba lokaci ya wuce ko bai wuce ba inda ragowar lokaci to zai alwala sai ya sake sallah saboda hadisin Abu Dharr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Abu Dharr inna as-sa'ida at-tayyiba tahurun wa in lam tajid al-ma'a 10 sinina fa in wajadta fa'alissahu jildaka cewa shi yace Abu Dharr yace as-sa'idu tayyib yin taimama da gu mai tsarki yana matsayin alwala ne ko da baka samu ruwa ba shekara goma amma idan ka samu ruwa to ka ɗau ruwan ka shafa fatarka ma'ana ka ɗau ruwan ka yi alwala to saboda haka wannan hadisin yana nuna maka cewa idan mutum bai samu ruwa ba me zai yi taimama in ya samu ruwa kuma to zai alwala ya sake taimama idan akwai ragowar lokaci wannan hadisin Abu Dawud ne ya rawaito da Nasa'i da Tirmidhi da kuma Ibn Hibban za mu tsaya a nan ne masu hukun jisa da wasu sun ba a nuna ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna ba wa jama'a hakuri saboda jimawa da daɗewa da muke yi to mu a can Nigeria muna daura wani lokaci muka zauna da safi su sallar azhar za mu tashi to nan da Allah ta haɓa asaba da dauran ba shi ne ake ganin kamar an daɗe sai mu yanzu in sun samu nema a yi sallar azhar a daura a tafi inda asar ya yi ma a yi da asar a daura inda iyaka ɗalibai ilimi ne yanzu himma tara kwaikarar shugin mashi ya sa ake ganin kosawa a kan karatu to alhamdulillah kuna gani duk wata matsala duk wani hukunci da ya zo a wannan littafi muna kawo hadisi aya da dalilai ba na jin akwai wata matsala wacce ba mu kawo hadisi a kai ba to haka dukkan cikin ku yake sai abin wanda yake jarumin hadisi bai san hadisi ba wanda bai san hadisi ba zai iya cewa matsala kaza shi bai ga hadisi sai san wanda yake hadisin sa ko hadisin da'ifi ne kamar yadda suke faɗa saboda haka gaya tullabul ilmi ƴan uwa masu ɗaliban ilmi ana da buƙatar himma da ƙwazo domin a nuna wa waɗanda suke hukumar malaman mazhaba cewa suna faɗar ra'ayoyinsu abubuwan da babu dalili babu hujja to alhamdulillah sun muna kawo da nan hujjoji ba don kanmu ba ne saboda waɗanda suke hukumar malaman mazhaban ne in dan kanmu ne za mu karanta tafsir ya kare ba mu karanta hadisi ko dai ba babu mu mun yadda addini ne in dan kanmu hadisi kwaya ɗaya ba za mu karanta ko maimakon ma yanzu wannan karatun da muka yi da dalilai da hadisai idan babu hadisan da dalilan ba mun sauke ma littafi ne ko maimakon kwana shida ko satin da muka ɗauka za mu sauke kwana biyu ko kwana uku ko kuma mu sauke ta saboda haka ne Kaduna da muka ce za mu yi karatu Ruhul Adab Ruhul Adab littafi na Maulana Sheikh Ibrahim Iyad littafi da nufinci shi ma mun bi da littafin irin wannan salo ne duk wata matsala ta nufinci da Maulana Sheikh Ibrahim Iyad ya kawo za mu kawo aya hadisi da dalilai a haka muke karantawa saboda haka wata ran ma kawai baiti ɗaya muke fassarawa sai mu tashi saboda ba wai ana buƙatar a yi karatu mai yawa ba ne a'a ana buƙatar duk abin da aka karanta a nutsu da abin kuma a samu dalilin sa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin a ya fara sanarwa ne za a yi muhadara ta maulidi a gobe a isa a gidan rediyo ta Al-Nur a nur karfe hudu zuwa karfe shida waye ne muhadara yau ne karfe hudu zuwa shida sai mana kaɗan ba lokaci kudin ba yanzu ya kusa yi ina dai sai a ce shida ko zuwa bakwai ko da daddare yau shi za a je a yi sallah a ci abinci kuma a fita ya kamata a dinga sa gaf a tsakani za mu duba insha
Allah sallallahu alaihi wa sallam.